Salama sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari. Kuma wannan shine shirin mu kashi na 65 a yau 19 ga Shawwal Hijira 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2026. Sunana Injiniya Abdullahi Adam Musa, kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio dake Sharaɗa Fesuwan Kano. Kamar kullum muna tare da babban malamin mu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadanƙaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa tambaya ta akan zakar fidda kai ne azumin tabiyar a gidan mijinta amma bai taɓa fitarwa ba, sai ya ce ba shi da shi saboda kullun sai an fita ake nema wanda za a ci, wata ran ma a samu, wata ran a rasa, haka ake haƙura. Shine take tambaya, ita take rike gidan ma, to shine take tambaya za ta iya cire masa wannan zakar fidda kan.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركم da saki kasancewa a wannan fili namu na mako mako dan amsa tambayoyi da kuma ba da shawarwari ga ma'aurata. Dangane da zakar fidda kai, sadaqatul fitr ko zakatul fitr, duk wanda bai da hali, bai da cin yau, bai da na gobe, ai ba ta zama wajibi a kansa ba. Waɗannan su ne maza a bawa, mijinki irinsa ne maza a ɗauka a bashi, haka ba ta zama dole a kansa ba. Bai da hali, bai da iko, amma in albabin kyautatawa kina da hali ke ɗin, kuma ke kike da gidan, kina ga za ki iya biya masa, to sai ki biya masa, wannan ya yi kyau ƙwarai da gaske. Allahu alam. Nam
Allah saka da alkami. Tambaya ta gaba take cewa janaba ta same ta, cuta ta shi da asuba, za ta yi wanka ta yi sallah, sai ta ga jini ya zo mata, to amma da jinin ya dauke wai sanda za ta yi wanka, niyya daya ta yi na wankan janaba, ba ta yi niyyan na haila ba, sai da ta yi sallolin ta na ranar sai da isha'i, sai ta tuna ba ta yi niyya guda biyu ba wajen yin wanka, to shi dai daga baya ta sake yi. So shine take tambaya ya waɗannan sallolin nata,
ba komai sun yi, ai abinda za a kawar din an riga an kawar da shi, amma dai ya kamata ta gwama niyya guda biyu, kuma tunda ta zo ta sake yi, ta yi ijtihadi, ta yi kokari, daga ban illa dai a ce ta yi sallah babu tsarkin a tattare da ita, amma tunda ta yi shikenan, wallahu alam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa tana bautar ƙasa, ita mace ce, so ta kasance idan an je ana yin thumbprint, ma'ana ana dangwala yatsa, so shine zai tabbatar da mutum ya je. To shine take tambaya, idan sun je wani lokacin, idan mutum ko ya yi lalle haka ko ma dai wani lokaci sai yatsa ya ɗauka, to shi wanda yake dangwalan, wanda ake dangwalawa, yana kama hannunsa kai dan danna da ƙarfi. Shine take tambaya, ita hakan dai baya mata dadi, shine take tambaya menene hukuncin haka.
To gaskiya dai shari'a tana nan, ba ta canjawa, haram ne namiji ya sa hannunsa ya taɓa matar da ba tasa ba, ba mu haramarsa ba, haram ne, ina bin baya canjawa, sai dai inda lagura abinda ya gindaya bayan da za a yi ya zama dole. In ya zama dole, to kamata yi hukumar da take kula da wannan abun, sai a samu mace, yar uwarki mace, idan akwai yar uwarki mace, sai ki ce mace ta kama miki, ko ke ki sa naki hannun ki dangwala da kanki, wannan shine fidaka. Duk yanda zaki yi ki hana wani ya taba hannun ki, wannan zai yi kyau in zaki iya, ko dai ki sa ɗaya hannun ki ce ki dangwala, ki danne da hannun ki, ko a nemo wata mace taimaki wannan, in kuma babu bayan da za a yi zai iya illata ki a aikinki ko a wurin da kike mu'amala, sai ki haƙuri ki je ki a haka din ababil larura, inda kuma galiban ba wai dan kina so ne hakan ta faru ba. Sannan wasu kuma ma zaki ga kamar suna da gaggawa, abun ma bai kai sai an rike hannun macen ba, nan da nan sai a kama hannunta a rike, saboda dai sha'awar a kama hannun mace ba. Wasu kuma gaskiya ba da niyya su yi ba, amma yanzu ko a banki ko in ka je visa tamprint haka, mata ma suna iya yi wa maza, kai ma namijin za ka je ƙoƙarin hannunka ka yi tamprint sai ga mace ma'aikaciya ta kama hannunka ta daddanna. To galibin ba da niyya dai suke yi ba, illa kuma ba za ka iya kore masu fitina a cikinsu ba. So amma kyanta dai kada na mace ta taɓa namiji, kada namiji ma ya taɓa mace, sai dai in ba yanda za a yi. الضرورة تتبيه المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. ضرورة تنا حالات تا أبن دي كينا حرام ني سنن كما دي أبن ضرورة أنا إيا كان تشيشي زوا إيا ددن لو كتشي بجيري نا ضرورة كرا أتشي غبدا أي كتاكا والله أعلم. نعم
لا ساكا دا الكيري وانا تكي تشي ويدك شكرا تكم فارا راما أزمن دا أكي بنتا كافن ستة شوال to bana ta sha da yawa kuma ma dai har yanzu tace bata tsarkaka ba, tana cikin hailata. So shine take tambaya za ta iya fara yin sittar shawwal kafin ta yi ramuwa?
Akwai sabanin malamai, shin mai ramuwa zai iya yin sittar shawwal ko bai zai yi ba? Wasu malamai suka ce a wanda yake da ramuwa ba zai yi sittar shawwal ba, sai dai ya mai da hankali akan ramuwarsa. Ga farilla ga wajibi bai rama ba zai zo ya kama yin nafila, dalilin su kenan. Kuma hadisin ce ya man sama ramadana thumma atba'ahu sittu min shawwal, wanda yayi azumi ramadan. To kaga wanda yake da ramuwa akan sa ai bai azumi ramadan cikakke ba, eh duk da dai bara a ce bai yi ba kai tsaye haka tunda larura ce ta gindaya masa sauransu. To sauran malaman kuma masu ra'ayi na biyu suka ce a ƙwarai kuwa mai ramuwa ma zai iya sita shawwal, saboda sita shawwal ai tana da ƙayyadaddan lokaci a iya watan shawwal din. Ramuwa ko Allah ya ba mutum dama iya tsawon shekara, to ya za a kuntace wa wanda Allah ya sauƙaƙa masa a takure shi a ce shi ya yi ramuwarsa a wannan lokacin sannan ya zo sita shawwal? Suka ce ya halatta mutum ya yi sita shawwal ɗinsa sannan daga baya ya zo ya ramuwarsa. Akwai malaman da suka halatta wannan. Idan kin ga za ki iya takura, to zaki yin sitti shawwal dinki sannan ki zo ki ci gaba da ramuwa a hankali a hankali. Wallahi wallahi, amma ana tambayan wanda zance ne fi inganci, to ai ramuwan in dai da dama sannan kuma ai sitti shawwal. Wallahi wallahi. Na'am.
Allah saka da alkironin take cewa ta tafi wata kasa neman kuɗi, sai take turo mahaifiyarta kuɗi duk sanda ta dau albashi saboda a siya mata kadara. Ita ce tace ko sisi ba ta ragewa a hannunta, kai ashe wannan kudin da take turo mahaifiyarta, mahaifiyarta ta kashewa take, ba sai mata komai ba. Tana tunanin da an sai mata wajen gidaje sosai, daga baya ta fahimci ashe ko tsinke ba a sai mata ba. So bayan mahaifiyarta ta tara su, to abin da ya dame ta sosai sosai ta ce dai ta yafe mata. To amma duk sanda ta tuna irin wahalar neman kudin da ta yi, kuma gashi ta curo kuɗi ba sai mata kuma ba, sai ta ji babu daɗi, har tana cewa ma dai wai mahaifiyarta ta cuce ta take faɗa. To shine take tambaya ya matsayin wannan yafiyar da ta yi, yafiyar ta yi ko kowa ta zo bai ladanta yawan faɗar da take da faɗa wa mutane?
To wannan baiwar Allah ko bawan Allah ya tafi cirani ne neman kuɗi wata ƙasa ko wani gari, kuma ya yadda da uwarsa take turo mata dan abin da Allah ya kore masa gominsa akan ya mai tanadi, wanda al'ada duk wanda ya fita nema ne ya dan tanadi wani abu, ko gida ko gona ko wani jari haka da zai rike kansa bayan ya baro kasar da yake can. To nan dai an ci rashin sa'a, uwar ta zama ba ta da amana kenan, ta cinye kudin ba ta yi ba, kuma ta mata ƙaryar cewa ta ma sai mata gida ko ta sai mai gida. To na farko dai ka kyauta da ka yafe din, ka kyauta dan uwa ta cancanta a yafe mata. Abu na biyu kuma akwai abu mai radadi, ba za a iya raba ka da shi ba gaskiya, ko da mutum ya yafe ba zai iya daina tunanin ba wannan ba zai cutar ba kuma bai taba yafiyar ba kuma bai taba tafiyar da kai ko kika yi zuwa wata kasa din da neman kuɗi ba kawai dai sai ai hakuri tunda uwa ce ta wahala a kanki ko ta wahala a kanka dan ta zo ta cinye wani abu naka duk da bata kyauta ba abin da ta yi ta ce amana to gwanda a yafe mata tunda ita kanta za a kabari fa take saboda ka a yafe mata ai hakuri ko da an ji cewa ta cuci mutum din a yafe mata din shefi kuma babu laifi tafiyar da aka yi a ci gaba da nema din kuma bai saba Allah wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya ƙara aure tace bata sani ba saboda bai faɗa mata ba kawai sai ta ga ana shigowa da kayan amarya so tana da tsohon ciki
kuma
dole sai da ta haifa a ranar ta ce
saboda bala'i
saboda damuwa ta haifi yan biyu to ce shi ne da yanzu gaskiya ta yanke shawara za ta fita a gidan saboda bai mutunta ta ba
gaskiya dai
ga tsohon ciki ga danyen aiki abin ya taba ta sosai to dai yan uwanta suna ba ta shawarar ta zauna ta yi hakuri saboda yaranta to ita gaskiya mijin nata ne ko ganin shi ba ta sanyi ta ce burin ta kawai shi ne ta rabu da shi ko kuma ya ɗauke amaryar su bar mata gidan ta zauna ita da yaranta
to na farko dai wannan miji bai kyauta ba gaskiya kuma yana cikin cin amanan da maza suke yi wa mata gaskiya in sha faɗa a karatu muna maimaita ba daidai ba ne kawai mutum ya zo ya je ya aure ana zaman zaman lafiya ya je ya ƙara aure bai zai gaya matarsa ba yawanci mata duk haƙurin da za ka ba su a kan wannan ba sa gamsuwa na yadda akwai fitinannu waɗanda ba lallai sha iya gaya musu ba to amma wannan wadda za ka kawo mata amaryar gidanta da tsohon ciki kawai sai dai ta ga ana sauke kaya a ce ka ƙara aure ba wani malamin da zai rarrashe da sauki rarrashe gaskiya kuma wannan akwai cin mutunci akwai cin zarafi duk da cewa ba mu san uzurinsa ba ko ya tura a gaya mata ba gaya mata wataƙila Allahu alam da sauransu ko kuma yana jin tsoron bala'inta idan ya gaya mata bai auren za ta hana shi akwai dai yan uzurori amma dai a bisa abin da ta faɗa a nan ba daidai ba ba kyauta bai kyauta ba kuma ni ma ina goyon bayan shawarar da yan uwanki suka baki cewa ki haƙuri saboda ƴaƴanki ci gaba da riƙe ƴaƴanki a gidan mun sha gaya muku mata wani lokacin ana haƙuri a zaman aure saboda kulawa da yaya saboda yawanci an tafi an bar ƴaƴan nan gaskiya ana shiga damuwa ƴaƴan suna shiga tasko kuma ku kanku matan da kuka tafi ba za ku ji daɗin zaman aure a can gidan ba lokacin da kuka bar ƴaƴanku suna galabaita suna tsoronta to amma da yadda za a yi a raba muku gidan ki dan samu ki sarara ki da ƴaƴanki wannan yana da kyau ya kama wani gidan haya ya barki da ke da ƴaƴanki ba zan saka ta kuwala alƙalli ya dinga dan daga miki kafa bayan kwana biyu ba ki gan shi ba sai kuma ya sake dawa ba za mu iya hana ki jin haushinsa da kike ji cewa ko kallansa ba ki soke ba saboda shi ne ya jawo abin da yayi ba daidai ba ne kuskure ne amma dai ki haƙuri ki zauna cikin aurenki saboda gudun mai zai je dawo sannan ki yafe masa tunda da ya riga ya yi auren ku dawo ku ci gaba da zamantakewar ku na aure amma dai ba ma goyon bayan su kuma abin da ba daidai ba ne wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan wai take cewa wai ya halatta a haɗi kashin zomo wai mutum bai haɗu da fitsarin ba wai wajen yin magani da shi
to Allah ya sauke yau malamai suna magana akan rashin halaccin yin magani da ƙazanta ko da ba najasa ba ne ba abin da yake da ƙazanta kuma abu na biyu da yawa-yawan magunguna irin wannan da za ka ga ana ba da su abu na ƙazanta to ba magani ne na shari'a kai tsaye ba ko kuma ba magani ne ma da ya dace da maganin gargajiya da binciken ilimi ya tabbatar da shi ba ko dai bokaye su ce a yi ko wani mai maganin gargajiya mai soki burutsu wanda babu ilimi a ciki ya ce a je a yi to amma dai muna da ka'ida a shari'a wanda Allah yana faɗa inna Allaha lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha. Allah bai sanya magani da al'umma ta za ta yi amfani da shi a cikin abin da yake haram bane ba, da abin da yake na haram ne ba a yi magani da shi. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa yin magani da haram yana da illa a hankalce, yace kuma yana da illa a shari'ance. Da haka malamai sun haramta yin magani da abin da yake na haram. To amma shi tashin zo mu ai ba haram bane, ba najisa bane, tunda domin ana ci kawai illa iyaka a ce kazanta ce. Don haka ni gaskiya ba zan iya halatta maka ka ci kashin zomo ko ka haɗiye kashin zomo a nan ba, don ba da ilimi a kai. Kashinsa ne, wataƙila akwai wata illa da zai iya maka a gangan jikinka ko a lafiyarka ko na uku. Shawara ta aje a nemi wani magani wanda ba wannan ba. Kashin zomo da fitsarinsa ba najisa ba ne, tunda dabba ne da ana ci, amma dai ƙazanta ce. Saboda haka aje a samu masana da suka san lafiyar gangan jikin mutum, su halatta muku ku iya amfani da wannan ko kar ku yi amfani da shi. Amma matuƙar akwai cutarwa a lafiyar jikin mutum, to haram ne. Magani irin wannan daga jinsa ma za ka ji kana kyama. Ce yanzu misalin wani magani ne, aje a kada maka kashin awaki kai ta sha, kaga ai bai ba. Ko aje a kada maka kashin shanu kai ta kurba, kazanta ce. Allah ya mana afuwa. Na'am,
Allah saka da alkali. Wannan take cewa dan Allah a taimaka mata da addu'a da za ta dinga yi duk sanda ta ga abokiyar zamanta ko ta jamiyarta sai ta ji gabanta yana faduwa.
To wannan dai yadda aka yi, ko dai ta tsorata da kishiyar sosai, ko kuma kishiyar wataƙila tana nan tana abubuwan nasu na mata, harkar tsafe-tsafe ta bin bokaye da binne-binne. So sai ke ta addu'ar da annabi ya ce ai wa duk wanda ake jin tsoron sharrinsa, Allahumma inni aj'aluka fi nahriha wa a'udhu bika min sharriha. Allahumma inni aj'aluka fi nahriha wa a'udhu bika min sharriha. Asalin addu'ar Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ne, wa na'udhu bika min shururihim. Ana yi wa abokanan gaba da duk wanda kaga ya fitine ka ya dame ka ko kake jin tsoron sharrin su, to ka roki Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya ka Allah din ya shiga kirjinsu, ya danne su, ya hana su yi maka tasiri. To ita ma wannan ke ci gaba da yi mata wannan addu'a, Allahumma inni aj'aluka fi nahriha wa a'udhu bika min sharriha. Addu'a ta biyu, falaki da nasi, ko ba shi ma ce falaki da nasi maganin turku. Daka a dage da falaki da nasi suna dauke da duk maganin waɗannan abubuwan gaba daya. Kuma da kin ganta ki kama addu'a, karanta waɗannan ayoyi da muka yi bayani da wannan addu'a, insha Allah Allah zai baki kariya, kuma ki rage bacci, ki rinƙa roƙon Allah, Allah ya raba ki da sharrinta, kuma ki gaya mai gidanki ga abin da kike ji, ki yawaita azumin nafila litinin alhamis da yin addu'a, Allah ya raba ki da sharrinta da makircinta. In tana kulla wani abu ne, to Allah ya shirye ta, Allah ya ganar da ita. In mai shiriwa ce, in ba mai shiriwa bane, Allah mai da mata kaidin ta kanta. Wallahu alam. Na'am,
Allah ya saka da alkari. Wannan take cewa wai dan Allah addu'ar da ake yi wa yara al'aura za a bata wai dan kare su daga fada zinace-zinace.
Ni ban san wata addu'a da ake bude al'aurar ya mace ya mata ba, ban sani ba. Kawai dai ana yawanci mutane suna fada al'adance da malaman gargajiya, sai aje a bude al'aurar yarinya a ta karanta mata wata addu'a, ban san wannan ba. Amma dai abin da na sani, babban abin da zai kare yarinya daga zinace-zinace tarbiya, abu na biyu iyayenta ya zama kasirin kai. Saboda hadisin manzana zuniya bi walau bi khifari darihi, ai addu'a Allah ya kare yaya, roƙon Allah, Allah ya tsare su, sannan kuma iyayen su kar su je su lalata yayan wasu, sannan kuma a rinƙa yi musu azkar, jami'ul azkar, addu'o'i gaba ɗaya zikirin safe da yamma makami ne babba da zai kare miki biyarki daga aikata zinace-zinace da fasikanci ba sai an bude farjinta an tofa mata addu'a ba. Wannan ni ban san da wata addu'a da ake bude farjin mace ana yi mata ba. Wallahu alam. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa wani abu ne yake damunta wai tana yin kasuwanci. To sai ta ce wa mijinta irin ya tallata mata wajen abokan shi ko za su siya sai ya ce wai sai dai ya bata namba din su da kanta ta faɗa musu. Ita kuma ta ce tana jin nauyin faɗa ta yi musu waya sai ce ai ba wani abu ba ne. To shi ne take tambaya hakan babu matsala menene hukuncin hakan?
Akwai matsala kai kuma haram ne. Akwai matsala sannan haramun ne ki rinka bugawa abokanan mijinki kina magana da su suna jin muryarki kina tallata musu. Me yasa nace haram ne? Saboda akwai fitina a ciki. Akwai fitina a ciki. Akwai fitina a ciki. Na farko dai bai halatta ki rinka keɓanta da su kuna wasu maganganu ba. Ko da kasuwanci ne tunda ko ba shago suka je ba. Sannan ki ɗauki waya su kina buga musu waya wannan ba tarbiya. Wannan irin maza ne waɗanda ba su da kishi. Mutum ya buɗe baki ya ce wai ga waya wai matarsa ta rinka buga abokanansa. Wannan wani irin mutum ne wannan? Wani irin mutum ne wannan? Wannan ba daidai ba ne. Karki masa da'a kuma ke ɗin ma baki da akwai ƙarancin gane addini a cikin lamarinki da rashin wayewa. Yes, gaskiya. Ki nisanci wannan abun dole ne kin tallafi abokanan mijinki da ki tallatawa. Ki tallatawa ƙawayenki mana, ki tallatawa danginki maƙotanki mana. Ki tallatawa abokanki mana, ki sa a status ɗinki mana. Gashi nan mata suna saide-saiden abubuwa. Suna samu duk wata mace idan za ta yi sana'a sai abokanin mijinta ne za su siya. Kuman da ke ma ko neman wata fitinar kike yi. Akwai haɗari. Wani zai iya shiga gidansa ya ci mutuncin matarsa a haka. Karki, karki, karki. Akwai haɗari kuma bai halatta ba. Wallahu ta'ala alam. Na'am.
Wannan take cewa wai mutum ne matan shi biyu ɗaya bai ta ranar ɗaurin aure ta ci mutuncin shi a cikin mutane har da zagi. To shine yanzu ya ce idan ya zauna da ita ba zai mata adalci ba, shine wai zai rabu da ita. Shine take tambaya hakan daidai ne?
Warai kuwa ba wani laifin da yi. Duk mijin da matarsa ta iya buɗe baki ta zage shi, duk namijin da matarsa ta iya buɗe baki ta zage shi a cikin mutane ai ba ta da tarbiya ai. Ana ai ba matar zama ba ne, ya sallame ta kawai. Tunda ba ta da tarbiya ba ta san girman mutane ba. Da haka in ya sake ta bai saba wa Allah ba. Idan ya sake ta bai saba wa Allah ba. Idan kuma ya mata haƙuri, ya yafe mata, ya ja mata kunne iyaye suka yi mata faɗa ta gane kuskurenta, wannan ba laifi. Za a ci gaba da zama tunda shi ne ya yadda ya sauka daga kan ra'ayinsa. Amma in ya sallame ta bai saba wa Allah ba. Na'am.
Wannan take cewa wai uwa da uba in aka fidda musu fidda kai amma kuma shi yake ciyar da su, wai idan aka cire fiddakan za a iya ba su saboda ya halatta a ba iyaye?
To ban gane ba.
Su ma din cire musu aka. To in an cire din za a iya ba su kamar mutum ne yana da family yana da yayan da yawa da iyaye kuma?
Zai ba. Kamar manzo Allah ya hana mutum ya kyauta ya dawo ya karbi kyautarsa. Kamar yanzu kai ne fa ka bada ka ba wani sai ka karbo kuma ka cinye. An gane ko? Ka bayar ka karbe. Ha, ka cire. Tunda in ka cire ya kamata ka ba wani ne ko? To kuma baka ba wani ba sai ka dawo da shi. Idan an cire musu sai dai a ba wasu mabukata irinsu ko wanda suka fi su bukata. Iya nasu. Yawwa, sauran na mutane kuma za a iya karɓuwa a basu. Wallahu alam. Na'am.
Nan take cewa wai daga wata nawa yaro yake fara motsi a ciki, cikinta ya kai wata uku kuma ba ta jin motsi. To mai gidanta kuma ba ya ce bayan za ta fara zuwa asibiti ba.
To ni fa ba likita bane, matan ya kamata ta sani ba likita bane ba.
Ba musulmi take
ni. Dakta din nawa ba daktan asibiti bane ba. Dan kan karatu Qur'ani da hadisi ne. Amma ni abin da na sani a Qur'ani da hadisi akwai hadisi sai inna ya ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman, dayan ku ana hada halittansa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40. wannan nutfatan yana duban mani summa yakunu alaqatan misla dalik sai zama daga nutfa sai zama gudan jini kaga kwana 80 summa yakunu mudghatan sai kuma ya zama gudan tsoka misla dalik kaga kwana 120 wata hudu shine oke shine 120 ko to summa wato yunfaqu fihi ruh to daga kwana 120 din nan hadisi yace sai abu samu sarai sun mai shi lilin malak sai a turo mai mala'ika to yanzu kaga anan hadisin an busa masa rai to kenan idan an busa masa rai a kwana 120 zai iya yayin motsi tunda yana da rai to kuma na bincike wasu likitocin ma kafin na zo nan suka ce eh su ma dai a binciken su na likitoci galiban ana sa ran mace ta fara jin motsi a cikin ta idan cikin ta ya kai wata hudu ne eh wannan shine abin da sani amma da Allah nan gaban an tun tambayar likita ka rinka nemo likita yana ba su amsa
to Allah
kada likitocin nan su sai mana zanga zanga su ce mun shiga layin su ko ba ka bane na'am
wannan take cewa masu lalurar sikila idan sun sha azumi saboda rashin lafiya ramuwa ce a kan su ko kuma sun shiga sahun masu ciyarwa
to shi galiban harka ta tai mutum ya sha azumi ya ciyar ai mun sha yin bayani wanda yake shan azumi ya ciyar tsoho mai ko tsohuwa mai tarin shekarun da ba za su yi azumi ba gangan jikin bai zai iya daukan azumi ba na biyu mai marar lafiya dawwamamman ciwon da baya ba zai warke ba to yanzu kaga mai ciwon sikila ai dawwamamman ciwo ne ba a san ranar da zai warke ba ko ba ka bane ba ba a san ranar da zai warke ba ka tunda har ba ta iya yin azumin ko baya yin azumin saboda ciwon sikila idan ya sha azumi ciyarwa zai yi ba shayarwa zai yi ba rama zai ba tunda ba zai iya azumin bane ba ya sha azumin to sai ya rama sai ya ciyar kullum sai a ciyar da mutum ɗaya ne guda maimakon a ce za a jira a rama tunda ba a san ranar da za a samu lafiyar a warke ba ina addu'a sosai ga yan uwanmu waɗanda suke fama da ciwon sikila Allah ya kare su ya ba su lafiya Allah kuma ya kare mu da zuri'ar mu da fada a cikin wannan cuta marasa lafiyar mu gaba ɗaya Allah ba su lafiya na malam
Allah saka da alkai wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su to duk lokacin da ya zo zai sallama da ita ya tafi wajen ɗayar wai ta ce wai sai sha'awar ta ta kama sa to amma kuma sai ya bata hakuri ya ce gaskiya bai yana so su haifi yara ta hanyar halas to ita kuma sai ta ce ita fa mijinta ne akwai wani laifi ne idan sun yi alaka duk da zai tafi kamar kwanan wacin
ya ce injiniya magana ta Allah ita wannan wace irin mace ce kullun sai in mijinta zai tafi dakin waccar za ta ce sha'awar ta zai taso matan nan suna da fitina fa ba an biya hankali ba
gaskiya ne
akwai fitina akwai tsokala a cikin wannan tambayar ke me ya kai ki da duk kwanakin da yake miki kwana biyu ko yini daidai yake miki ko kwana daya me ya kai ki baki biya bukata ki ba sai kullun sai zai tafi wani akwai shedanci a cikin wannan tambaya akwai shedanci a ciki na'am ya halatta miji alaka da matarsa a iya kwanakin ta na girkin ta wannan ya halatta tabbas mijin ki ne ba zaman karuwanci yake ba amma matukar hakkin wacce ya shiga to bai kamata ki danƙwafe shi ki rike shi a hakkin wacce sai ya biya miki bukata ki ba kuma kullun wannan ba daidai bane kuskure ne na yadda cewa mijinki ne ba kuma haramun bane ba tunda wannan magana cewa yana so ya samu yaya halattattu shi a tunaninsa gani yake yi kar ya dauko hakkin wancan matan ya baki duk da ba daidai bane wannan tunani na cewa wai shege ne duk wanda ya je sadu da mace ba a ranar girkin ta ba wai dan da aka haifa shege ne wannan ba daidai bane tunanin mijinki akan wannan din kuskure ne amma kuma ke ma wannan bukatar taki ta kuskure ne akwai fitina a cikin abun naki a ce kullun sai zai tafi wannan ba daidai bane kuskure ne kuma mun ba za mu goyi bayan ki ba ba za mu kuma mun baki fata wake ta tsare miji kullun sai zai tafi ki je ki dauki wata sunna da zaki jawo fitina da rashin zaman lafiya da abokin zaman ki ba wallahi alam na'am
Allah saka da wannan take cewa wannan yake cewa mutum ne wai yake aikin kafinta amma yana ƙara kuɗi wajen sayan kaya kuma ya sa riba wai bai san ba kyau ba sai da ya ji azi so yanzu ya daina to ya zai yi wai da wadancan kudaden da ya cece na mutane.
To na farko dai shi haƙƙi da suke gani na wani Allah ka raba mu cin haƙƙin mutane. Duk wanda ya ci haƙƙin wani ba sai ya maida masa. Ko da bayan ya tuba daga baya. Tuban ka shine ka maida haƙƙin wanda ka ci. Kamar yadda mai alari yayi bayani a cikin littafin sa. Allah ya masa rahama da sauran malamai. To yanzu kai ka tuddura mutane kudi. To sai kai kiyasi ka ga nawa ka dora musu a cikin wannan aikin naka. Sannan suwa da suwa ka dorawa. Sai ka je ka kiyasta wani na dora mai 2500 ka biya shi, wani na dora mai 10000 ka biya shi. Wani na dora mai 3000 ka biya shi, wani na dora mai 1000 kaza ka biya shi ka je kai. Idan ba za ka iya tunawa ba. Ka buga lissafin adadin kudin, ka cire su daga cikin kudin ka dan haram ne ka ci. Sai ka je ka zuba su a wani masallaci ka ce ya Allah ga wadannan kudade. Haƙƙi ne na ƴan uwana da na cewa da yaddar su ba. Allah ka maida musu. Sai ka bada su sadaka. Ka je ka ci gaba da addu'a da roƙon Allah, Allah ya kare ka. Daga nan nake amfani da wannan dama. Nake kira ga ƴan uwanmu masu sana'a ta hannu, masu aikin wuta, makanikai, da celoli, da kafintoci, da fulamba, da dukkan masu ayyuka. Da kuke zuwa kuna karban kudin mutane kuna dora musu kudi yanzu kaman za a yi maka rufin kwano ne kana buƙatar bandir din kwano guda 5 daga cikin tsiyar da yanzu ma'aikata suke rashin imani sai ya baka lissafin bandir kwano 7 kai fa 5 kake buƙata to matan da baka da ilimi sai baka lissafin bandir kwano 7 kaga ya dora ma kwano 2
bandir 2
abu na biyu idan ana sayar da shi naira 65,000 yanzu bandir din kwano ana sayar da shi naira 65,000 misali a wasu wurare sai kai ya ce ma ana sayar da shi ne naira 85,000 ya dora maka 20,000 to wannan injiniya da yawa cikin masu sana'a masu aikin wuta ne masu wayarin ne makanikan mota ne masu ainihin gini ne masu siminti masu yashi ne masu ainihin fenti ne duk waɗannan sana'o'i da kake gani da hannu da su suka san inda ake sai da kayayyakin su to galiban suna dora mutane kudi wallahi haramun kuke ci duk wani ma'aikacin da ya dauki wato haƙƙin wani ya ci sai ka biya shi a kiyama da haka idan estimate din kayan da yake bukata inventin da yake bukata roba 5 ne ka ce mai roba 5 ce amma alhaji in bai isa ba zaka karo sannan idan ana sayar da wannan roba naira 50,000 ne to ka ce masa alhaji 50,000 ake sai da ita amma zaka kara mini naira 1,100 ko 500 saboda zuwa tasha daukowa dako da kudin mota da waye da kudin wahala wannan dai ya halatta kai mai bayani saboda abin zai saka je ka ce kayan 50,000 a gadan bayan ka zaka doro shi dole ka hau mota dole ka hau sannan ka kashe lokacinka ka gani saboda ai kai fenti kawai za ka yi masa ko kuma gyaran ruwa kawai za ka yi masa to wannan lokacin da ka kashe sai ka kiyasta masa duk a cikin kudin mota sai ka ce masa a bani naira 15,000 kudin mota ta kaga ka ci halal ka hada da kudin mota da kudin wahalar ka to wannan shine ma'aikata za su yi su rinka cin halal ba wai su rinka ainihin wato bada ainihin wato estimate mai tsawo ba wani dan uwa yana ban labari cewa ya gamu da wani mugun kafinta fara kirki yace da ya matse shi yace kasan akwai alhazan da in ka gama ba da lissafi sai yace to ka zo mu je ka hawo mota mu je tare mu siyo sai yace to zan yi maganin ka kuwa ya ba shi estimate din asali alhajin yana buƙatar bandir 10 ne misali yana buƙatar bandir 10 sai kafinta ya ba shi list din bandir 20
kai
yayyayyayi yace rage yace haka abin yake
dubulin baki
dubulin to hankalinsa bai kwanta ba shi to bari a je kuma insha Allah mallan da aka je din sai aka je aka ciyo bandar 20 din shi ka alhaji ai
yana ganin ya
kure alhaji da yazo haka hankalinsa bai kwanta ba to sai tunanin to ai za zai sa a rinka kwashi sauran bandiran kafin a zo a fara aiki zai sa a kwashi ko idan an tashi zai sa a kwashi ko zai zo da abun hawan sa ya kwashi ba sani ba shi alhaji sai ya turo dan sa ko ya turo yaron sa yace ka je ka tsaya ka ga aikin nan da za a yi in an dauki kwano daya an fita da shi ka buga min waya ka gaya min wannan fa har ta kai ta kai ga yanzu ma'aikata idan mutum ba zai maka aiki ba sai ka masa wannan ka sa masa man tuman din ba ka sa ana kula saboda ba amana wallahi wani sai ya kasara ka kai da kirka nemo ɗan kuɗin ka amma wallahi wani sai galabaitar da kai sai kafinta ya gane ce oke haka za a yi mun ce to ba damuwa yace ba kwanon da zai fita kuma ba kwanon da zai sauko sai ya ce wa yaransa idan kun zo buga kwanon ku rinka bugawa kwaya biyar biyar za ku rinka bugawa kamar baka gane ba ko ba ana shimfiɗa fallon kwano ɗaya ba a buga kusa sai ya ce wa yaransa duk kwano in kun shimfiɗa tunda ai a sama ne shi yaro dan gida Alhaji kan ba yana ƙasa ba sai a haura da bandar sama sai ce ku shimfiɗa biyar wani ku shimfiɗa uku sai a sa biyar a yi ta dukansa da kusa sai a yi da aka gama sai ya ce masa to Alhaji kwanon da ka bayar ka ga dai ya cip cip alhamdulillah Alhaji ya ce a na gode wallahi ashe kana da amana kana da gaskiya nan gaba kaga ya yarda da shi in zai aike shi sai mi sai bashi ya amince da shi to yanzu dawowa zai ya bare kwanukan ko yaya ba zai dawo ya bare ba amma da ya ji kunya wanda ya dora wa alhajin asara to malam haka ake yi ai hakuri wa'azi muke muna so mu gyara halin mutane yanzu bakaniken mota wasu daga cikinsu idan ka ce ka kawo motar ka komi a sama original sai ce to ba laifi sai sa ma kudi ya ninninka sai ka dauki waya ka bubbuga kasuwa sai a gaya maka wannan kudin bai kai ba kaji ko bai kai ba to sai ka ce aje kasuwa to abinda suke yi inyamuran da suke sai da spare part da ba inyamurai ba da musulmi ma yanzu fa mutane sun saba mallam da ka bugo waya kawai da ya ga lambarka yana ganin lambarka to farashin da zai baka daban ne saboda mun ka riga ka gaya masa cewa idan na zo kaya to da ka bani shi a farashi kaza kuma ka rubuta receipt amma daga baya zan zo ka fitar da ni an hada baki da makanikin an hada baki da mai shagon abinda suke kenan wani wallahi malam zai nuna a malam ga malam bar mai shagon ka buga masa ga lambar mai shago ka buga mai kai ce ka dauka ka buga kana jin ya muri kuna ta rikici da shi kai ka kure abana ashe farashin ka daban kife ka suke to ya suke karban kudin sai in kun gama ciniki komai kawai wata ran sai buga babur din sa sai ya tafi wajen inyamuri sai ce kwanaki mun yi maka cinikin kaza a kowace 100,000 ina 10,000 sai cire masa ya bashi shi ko inyamurin bai sai ya bashi ba saboda ya kawo mai customer to yawan yanzu wasu kasuwancin mu da sana'o'in mu haka ake dan haka dan Allah masu sana'ar hannu sana'ar ku tana da albarka manzo Allah yana cewa mafi alherin sana'a ita ce shine mutum yayi aikin hannunsa yace wa kana Dawud ya akulu min amali yadihi annabi Dawud yana ci ne daga ainihin wato aikin hannunsa to amma kuna lalata sana'ar ku da rashin gaskiya da cin amana ko dai a dora mutum kudin da ba haka ba ko a ninka masa sannan ko kuma a je a hada baki da inyamurai ko masu sai da kaya ko kuma a ɗaya ko masa mummuna akan mai kyau duka akwai wannan ya kamata mu kiyaye wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai yarinya ce ta samu mai son ta amma ba anan yake ba har dai ya karbi musulunci wai amma ba a koya masa komai na addini ba aka ce kuma baya jin Hausa baya jin Turanci wai dan China ne sai da mai fassara ake magana da shi ko shine ake neman shawaran mallam ya za a yi saboda ana so a fahimtar da shi ya san addini
to a matakin farko shi yin aure tsakanin musulmi da musulmi kowace kabila ne ya halatta da bafulatani da dan China da dan China da bayarbe da bayarbe da bahaushe da bateri da da batangali duk wani yare gaba daya dan ayi aure ya halatta amma akwai ra'ayin mutum kuma shi yanzu wallan kana iya cewa kai yarka ba za ta je ta aure wani kabilan da ba Hausa ba Fulani ba wannan ra'ayinka ne ba cewa kai Allah ne shi ai ba to ba kuma wanda zai canja maka wannan ra'ayi misali ku kana fahimta yanzu misalin wanda zai ce ya ta ce ina yadda aure tsakanin dukkan kabilu gaba daya amma ni yata ba za ta je ta aure Balarabe ba ko kuma ni yata ba ran kai ta kasar waje ba kasan wasu ba sa ganewa sai mutum ya zo ya ce Allah ya riga ya halatta wannan al'amari addini ne da aka ce wai aure yarka ba za ta faɗa ra'ayinsa ne yayi ra'ayinsa ne kuma yarsa ne kuma ba wannan sun da ya tilasta masa yanzu Balarabe duk yanda kake kai baki ba za ka je ka aure yarsa ba duk imaninka duk qur'aninka duk haddanka duk musabakar da kace ba za ka je ka nemi yar Sheikh Abdulrahman Sudais a baka ba ko kane limamin Abuja ba za su baka ba ka fahimci ni ra'ayinsu ne amma addini halal ne amma mutum kuma yana iya cewa ga abin da ya tsara wa gidansa kamar yanzu aure ne ya halatta ka aurar da yarka a ƙasa da shekara 18 shekara 19 ko shekara 17 shekara 15 shekara 14 wannan duk ya halatta a shari'a to amma sai mutum ya ga cewa shi yana da ra'ayin yana son yarsa sai ta nuna tukunna da hankali ta dan yi makaranta ta yi wayo ta dan samu abubuwa na wayewa da kwarewa gangan jikinta ma ya abin nan wataƙila sai ta yi wani karatu haka daidai gwargwado wannan ra'ayinsa ne fahimtarsa ne ba cewa ba za ta yi aure ba to kuma ba wanda zai zo mai tilasta ce a ya saba Allah in sani ko an fahimta abin da nake so in ce ma babu wannan sun da yace dole yau idan yarka tana da shekara 13 sai ta samu manemi dole sai ka aure da ita a shekara 13 ba wanda ya faɗi wannan wato mutane suna cakuɗa abubuwa ne abin da ke ba dole bane ba shari'a bane su mai da shi shari'a haka kurin yarka tana makaranta Allah ya mata farin jini sai a zo a addabe ka a jarabce ka ai ta zuwa ana ma sallama idan ka ce bayan zaka aure da ita ba sai ai ta zagin ka a makota aikin banza ya je ya cinye ta mana ya je ya dafa ta ya cinye ta ai ra'ayinsa ne malam ra'ayinsa ne kowa yana da inda ya tsara gidansa kamar yanzu danka ne sai ka ce ba zai aure ba sai lokaci kaza saboda akwai abin da ka tsara masa to duka irin waɗannan mutane ya kamata su dinga fahimtar su suna matukar wato ganewa to amma hada aure da irin wannan mutane da Bahaushe da dan China ko da Bahaushe da dan kaza-kaza sauransu a yi taka tsantsan yanzu na yi magana halacci a shari'a to sai ko mu yi magana akan abin da ya shafi mai zamani da irin abubuwan da suka faru a yi taka tsantsan kada fari ya dauke ku ko kuma wadatar da ya zo da shi ya dauke ku baya jin yarenta ba ta jin yarensa ko turancin ma baya ji to ita kuma ba ta jin abin nan to ta ya za a yi mai bayani yanzu ni nan dan Allah kawai saboda ina amsa fatawa a zo a kamo wannan abun yarinya ba ta jin yarensa dan China ne baya jin turanci ita in tana jin turanci baya jin larabci baya jin Hausa kuma ya ganta yana santa to ya za a yi zancen kuma ya za a yi ta fahimce shi mutumin da ba kwa jin yarensa ya za ku yi ku gane me yake so me baya so maganar kura me za a yi za ka ni shawara ta ku hakura da wannan auren gaskiya na'am shikenan su suka san yadda tunda sun yi dan me za su zo tambaye ni ba a riga an yi ba
yadda za a fahimtar da shi addini
a Abdullahi kamar ya za a fahimtar da shi addini haka ta aure shi bai da addini
wallahi bai san komai ba
wato kwadayi ne yawanci yake kai mutane suke irin wannan abun wallahi kawai ana ganin tunda dan China ne watakila yana da kudi ko yana da kaza kuma ko wannan China ne yake da kudi a nan garin fa aka zo akai wannan aka zo yake yake dan China ya zo akai aure ya zo iya ba ya auren bane ma su ne ya kashe ta har yanzu kuma yana raye ba abin da aka masa Porina malam ya shigo ya kashe mutum musulmi a wannan yar kasa ba gwamnati ba ta isa ta mai komai ba sai ya ji Allah kiyaye fushi ya dame shi ya ji ashe su bindiga suke dauka ba sani bai dirke ki da ita ba sani ba in ku riga kun yi ku je ku tawakkali ku ta mama ni dai wallahi ba ni dai ban san amsar da za an fada ba nan gaskiya ko aje ku je ku nemi wannan China wanda ya san addini ya ta koya mai addini amma indai ba abun nan ko ba wai shi dan China ba ko dan ina ne yaje ki auren mutumin da kuna da bambancin yare da shi akwai wahalan sha'ani da in yayi fushi ba zaki gane yayi fushi ba duka zai kai tun da in yayi bayani ba a ganewa duka zai ta yi wallahi wallahi
Allah ya zaka da alkhairi wannan yake cewa wai ko take cewa yayi alwala wai ya tafi masallaci to kafin a kira sallah wai sai alwalar shi ta kare wai mani ya fita daga gaban sa to akwai ruwan da zai yi alwala amma babu waran da zai je ya kama ruwa cikin mutane baban daki a kusa shine yake tambaya zai iya alwala ba tare da tsarki ba ko kuma zai yi taimama ya hakura da ruwan tunda bai yi tsarkin ba
ai ba yanda za a yi mutum wai yayi alwala je masallaci wai kafin sallah mani ya fita ba zai yi ba kaga mutane matsalar su ba sa iya bambance tsakanin mani mazi wadi shi jama'a mani baya fita sai da karfar sha'awa kai ba aure ba kai mamata ba me mani zai fita sai dai mafarki karfar sha'awa mai karfi shine take sa mani ya fita amma karamar sha'awa mazi ne yake fita dan haka yana so ya ce mazi ne ba mani ba kawai da ma cewa alwan sakari to ba yanda zai je tsarki to kaga nan alwala ce akan sa ba wanka ba ita kanta tambayar yayi ta akan kuskure ne da haka mazi ne fita mazi kuma idan ya fi samu tsarki ake sakewa sake alwala sannan wannan ruwan zaka ji ke alwala ne shi ba wanka ba da haka abin da ya kamata kai kenan wallahu ta'ala alam na'am
wannan take cewa ta taba yin aure a baya bayan ta rabu da mijin wai sai take cewa ba za ta kara aure ba take cewa ba ta sha'awar auren saboda kuma tace kuma za ta kare kanta za ta rike mutuncin ta daidai gurgudu shine take tambaya wai zaman haka babu za ta yi bato bangiji za ta kiyaye dokokin shi to amma wai shine mutane suke ce mata kar ta yadda ta kuskura ta mutu ba aure shine take tambaya wai mutuwa ba aure laifi ne ko da mace tana tsare mutuncin ta
ba laifi bane dan mutum ya mutu bai da aure mutane nan suka mutu a duniya ba su aure samari nan suka mutu ba su aure ba dattawanan suka mutu ba su da aure namiji nawa ya cancanta ya aure bai aure bai mutu ba wani laifi a ciki idan mutum yana da uzurin sa kawai dai aure an so a yi shi sunna ne ko wajibi ne ga wasu malamai da sharuɗan da zai zama wajibi ta ma duk macen da ta ga misalin cewa ba za ta yi aure ba tana da yadda za ta kare kanta ga Ibnu Taymiya ya rasu bai da mata Imam al-Bukhari waye matarsa suna nan uncountable da yawa malamai ba mata da manyan mata wasu ma suka rayu din babu abin nan idan har kin ga zaki ya kare kanki kina da uzuri da zai hana kike aure ki je ki ta ibadanki Allah kiyaye hanya babu komai akan ki insha Allah kuma zaki shiga aljanna kawai dai kin bar falala ta yin auren kuma a irin wannan zamani malamai ba sa ba da shawara mace ta rinka zama haka kawai ba mijin aure malamai ba sa ba da shawaran wannan saboda me fitina amma kuma za a rufe wannan kofar ba matukar kina da dama kuma kin shirya wa kanki kuma kin san meye larurar ki zaki yi rayuwar ki koda baki aure ba ki ka mutu ba komai wallahi wallahi na'am
wannan take cewa bai idan tana da wata dabi'a idan suka samu sabani da mutum haka ko ta samu labarin an kai gulman ta wani waje to wai takan dauki dogon lokaci ba ta yi wa mutum magana ba sai inda kanshi ne ya sako ya mata magana shine take tambaya wai tana da laifi
to kusan akwai laifi za a ce saboda na farko dai kin karbi labari ma baki bincike kika tabbatar ba ya ayyul ladina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa taqira'u wa tatasabbatu idan labari ya zo muku tabbatar ku yi bincike inda zake ta zama a ce miki wance ta ce kaza ko wani ya ce kaza zake ta sabani da mutane da yawa ki bari shi abin da ya zama tabbas amma dan hiyasi naji an fada wannan ba dalili bane gaskiya ba hujja bane zaki tara wa kanki abokanan gaba da yawa kuma tarawa kai abokin gaba da yawa yana hana mutum ya ji dadin rayuwa har ya zo ya mutu cikin bakin ciki da bacin rai kuma ai ta gaba da shi yake abu na biyu idan ya tabbata mutum ya maka abu ba daidai ba abinda shari'a tace inda hali kai mai akuwa saboda kai ma zaka iya yi wani ba daidai ba inda hali wanda ya maka na ganganci kuma da gangan kana iya cewa baka yafi ba amma dai duk inda musulmi yake da dan uwansa musulmi akwai haƙƙin sallama a tsakanin ka da shi koda zaka daina yin mutum magana ko zaki daina mutum magana to indai yanayi ya hada ku dole sai kun sallama dole ku gaisa da juna assalamu alaikum assalamu alaikum wannan shine wallahi ta'ala alam ina fatan ki canja wannan hali naki na gaba da mutane da kullatan mutane dan an yi da ke ke ma kina yi da wasu ai indai ke mace ce dole sai kin yi da wasu wallahi alam na
wallahi saka akwai wannan take cewa tana cikin azumi ana azumi sosai ta je yin tsarki bayan an sha ruwa sosai ta ga period sai ta ga al'ada ta zo mata shine take tambaya za ta rama azumin
ba za ta rama ba tunda dai bata gan shi ba sai bayan ta sha ruwa
eh kamar ta je an kira sallah za ta je ban daki so fa sai ta gan shi
ai lokacin karewar azumi yayi ko lokacin shan ruwa yanzu mai hukunci ne da abin da ta gani bata gan shi ba sai da aka sha ruwa
kuma bata ji shi ba
bata kuma ji shi ba dan haka azumin ta yana nan bai kare ba wallahi ta'ala alam
Allah saka da wannan take cewa wai mace ce take haila sai ta kwanta bacci amma kafin ta kwanta bacci ta ga hailar to bayan asuba kuma ta tashi bata gani ba shine take tambaya azumin wannan ranar za ta yi yana kanta ko ya azumin ranar da yake
to wannan ma tambayar akwai gwaranci a ciki kafin asuba ta tashi ta gani bayan asuba ta tashi bata gani ba eh ya zai abu haka ta gani bata gani ba
kamar tana haila yau
na'am
to ta kwanta bacci da hailar ta
na'am
to amma da ta tashi asuba bayan asuba lokacin asuba sai ta ga babu
to ai shi
jin zai azumi a ranar
a'a ai shi jinin al'ada ba wai zuwa yake kullun kowane minti ba yi yana iya zuwa yanzu bayan minti awa 5 ya dada dawowa bayan kwana 1 ya dada dawowa kawai abinda za ta lura matukar bai dauke daukewa ta gaba daya ba kuma duk mata sun san alamun daukewar jinin al'ada bushewar gaba alama ce ta daukewar jinin al'ada shine aljufuf alqissatul bayda wani farfarin abu da yake zubowa a gaban su shi ma farar kasa fiki suke malam fiki suke cewa alama ce ta bushewa sannan da karewar kwanakin sa alama ce ta daukewa dan haka indai wannan alamun da ta saba gani da asufra wal kudra da fatsifatsi a wannan ruwan kasa-kasa da yake zuwa musu din nan na karshen jini alama ce ta daukewar jini indai ba irin wannan abin ta gani ba dan kawai bata gani ni ba yana nuna bai dauke ba dan haka kuma ba za ta yi azumi ba tunda kwanakin sa bai kare ba kuma alamun daukewar sa bai tabbata ba ma'ana rashin zuwan jinin kawai a gaba a ga jini ba alama ne cewa ya dauke ba alama ne an tsarkaka ba ya tafi yawo ne yana tafiya yawo ya je ya dawo na'am
wannan take cewa mijinta ne ya sake ta tana da tsohon ciki ba ta yi masa komai ba ta ce to bayan sati biyu da sakin nata da cikin ta dama sai ta haihu ta ce to baya daukan nauyin su kuma bai mai da ita ba shine take so mallan dan Allah ko zai mai nasiha ya samu ya mai da ita saboda ta ce ita tana son zama a gidan auren ta
to na farko dai injiniya kaga wannan magana ta tace cewa miji ya sake ta bata masa komai ba kaga wannan ai bayanin ta ne dole muku kafin mu dora hukunci akai mun tambaye shi mun ji shin haka ne haka ka sake matarka bata maka komai ba da kuma tsohon ciki tana dabda haihuwa kaga wannan akwai alamar tambaya a ciki gaskiya ba cewa ne bizi ba zai iya yiwa din haka kudin ya sake ta amma ni yanzu a matsayina na bai bada fatawa ba zan yi gini akan wannan ba saboda ban ji me yace ba abu na biyu ya mata wayo dabda za ta haihu ya sake ta kina haihuwa zance ya kare ba maganan kin gama idda duk matar da miji ya sake ta tana zaune tana zaman jira a mai da ita sai ta haihu ta gama idda yanzu maganan komawa bai zai yi ba sai dai a saki sabon dauren aure idan yazo zai mai da ke sai dai a saki sabon dauren aure abu na uku kina so ki koma gidan mijinki to ni yanzu ne a matsayina na Abdalla ban san mijin nan ba, ballanta na miki biko, kuma ban sani ba yana tare da ni a wannan filin, ballanta an masa nasiha ya jiya mai da ke, sannan kuma to kai kokari ka mai da ita ranka ya dade, eh kai kokari ka mai da ita, idan ta yi laifi ne kai mata akuwa, idan na gyara ne ka sa ta ta gyara, ka hada ta da iyayenta su ja mata kunne, ka zo gidansu kai mata fada, ka kafa mata dokoki da sharuɗa game da ita tunda tana son ka, tana so ta koma gidan iyayenta. Amma dai shi irin wannan lokacin da kaga mutum ya saki mata sai ya tafi ya bar ta haka, to Allah ya san me take masa. Kuma su ka san ƴan uwana mata ɗaliban nan namu masu albarka akwai ɓoye laifi, in dai za su yi fatawa ba za su faɗi laifinsu ba, to dole sai mun yi taka tsantsan kuma akan ba su fata akan irin wannan. Amma dai muna sha'awar a maida auren, kuma muna goyon bayan a maida aure, abu ne mai kyau kwarai da gaske, Allah ya gane da mu. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Allah saka da alƙawari take cewa shawaran mallam take nema da kuma mafita. Ta ce watan ta bi da aure wanda ta aura bayan sallah, ta ce duk randa aka ta sa tare ma, ta ce masa su yi sallah su yi addu'a, ya ce ya ƙi yi. Ta ce ko tana period yana amfani da ita, ma'ana ko tana al'ada yana neman ta. Ta ce ga shaye-shaye da yake, ta ce yanzu aka ya tafi Lagos ya bar ta tun da aka fara azumi har aka gama baya ciyar da ita. Ta faɗa wa iyayenta sun kira iyayen shi, amma har yanzu babu wani abu da ya canza. An yi waya, ta yi waya da shi, ta ce ya sauwaƙe mata, ya ce wai duk duniyan nan ba wanda ya isa ya sa shi ya sake ta. Shi ne ta ce wallahi ba ta san yadda za ta yi ba, don Allah ya taimaka.
A da yadda za ta yi, na farko dai ita ta yi kuskure da ita da iyayenta. Mu dai mun sha faɗa muna maimaita, iyaye ku daina gaggawan auren da ƴaƴanku ga mutanen da baku gama bincike da tabbatar da halayensu da bi'unsu ba. Yawancin auren da ake babu bincike yana jawo, da na sani, namiji ya ta ganawa mace azaba kuma ya ƙi sakinta, sannan malam ana rayuwa a wata ƙasa da ba abin haƙƙi. Yanzu ka duba zalunci, namiji ya rinƙa zaluntar mace da uwarta da ubanta, ya fake da sunan addini na ƙarya, ya ce ba uban da ya isa ya sa sake ta. Akwai wata aya, akwai wata hadisi akan wannan, kuma akwai wani alƙali da ya isa ya tabbatar da wannan abun, wai ba uban da ya isa ya sake ta. Auren ma in ta ga dama ta ce ba za ta yi ba, tana da ƴanci ta ce na ba ta. Kwarai kuwa shari'ar musulunci ta bada solution, ba akwai kul'i ba, mace haka kullum tana iya cewa ba na yin auren. To wannan tunanin da malam Bahaushe Bafulatu ne yake da shi, cewa yana aure da mace yana gana mata azaba kuma ya ce ba uban da ya isa ya saka, wani ma ce ba wani shegen alƙalin da ya isa, har da zagi ba, ba wani alƙalin da ya isa, ko gwaye ubanki bai isa ya sa an sake ki ba, ya yi ta gana mata azaba. Ya kamata gwamnati, ban sani ba gwamnatin da yake ba aiki take da shari'a ba, amma dai alƙalai na shari'a ya kamata su rinƙa hukunta irin waɗannan mazaje, kuma bai kamata malamai masu wa'azi su zuba ido su kyale irin wannan zalunci yana gudana a cikin gidajen mutane ba. Mutum ya ta gana wa mace azaba sai a ce wai to ai bai sake ta ba, sai a sa shi dole sake ta yi. Kwarai kuwa dole sai ya sake ta, ai ba bauta bane ba ai. Matukar akwai zalunci, matukar akwai shiga haƙƙi, matukar akwai cuta, dole sai ya sake ta, dole. Babu wani maganan wai ya mata auren tilas, bai zai yi ba. Dan haka ke kin je kin aure mutumin da baya sallah, bai damu da sallah ba, sannan kuma yana neman ki a cikin jinin al'ada, sannan ga shaye-shaye, to wannan mai amfanin aurensa ga ba abinci, ai wannan total disqualifying ne na shi mijin. Ai ba wani maganan bata lokaci a aure da shi, ki tafka shi a kotu. Akwai alkali, ai akwai alhamdulillahi wani abin da zaka yi farin ciki, majority fa kotunan mu ba ne da gobe, duk hukuncin shari'ar musulunci suke. Wallahi ka tambayi alƙali za su gaya maka yawa yawan kotunan mu da kake gani, in dai akan harka ce ta aure da mu'amala da zamantakewa da ake, yawanci suna aiki ne da shari'a. Da haka ki samu wani alƙali a ko ina kike, ki je ki mai bayani. Ba wani azzalimi da zai zo goyi bayan azzalimin nan, wannan miji azzalimi yana cutar da ke. Ki tafi kotu, kuma ke baki da uwa, baki da uba, ke baki da iyaye, baki da yan uwa. Ni mamakin da nake yi, mutum ya ɗauki karimarsa, kamar yadda Nana Aisha take cewa kowane ɗayanku ya san ina aina ya za'a karimatahu, ina zai ajiye ƴarsa, ina zai kai ƴarsa. Wallahi lokaci yayi da iyaye ya kamata ku ringa taka tsantsan akan inda za ku kai ƴaƴanku da sunan aure. Akwai maza azzalimai, akwai maza marasa tsoron Allah, akwai maza mahayinta, macuta, akwai maza maciya amana akwai maza waɗanda suke ba su da kirki wallahi dan haka ku yi kokari ku kiyaye ina za ku ringa ajiyar ku kuma duk ubanda ya fahimci ana cutar da yarsa wallahi bacci bai kama ka ba ka je ka yaki sai ka kwato wa yarka yanci ka yaki matukar azzalimi ne mutumin nan to a hana shi zalunci akan wannan baiwar Allah dan ba baiwa bane ya zai ka dauki yarka ka dauka ka bashi ta gana mata azaba ai zuwa zaka yi ka tsaya a gidan wallahi sai ya ba da takardar nan ai in dai akwai kotu akwai shari'a ai alhamdulillah dan haka kar ki bata lokaci matukar abinda kika fada din nan haka yake ba kage kike ba ba ƙarya kike ba sharri kike ba gobe gobe ki tafi kotu ki je ki samu alƙali ki fashe masa da kuka ki ce bi miki hakkinki musamman masu tsoron Allah a cikin alƙalai za su bi muku kadu kuma za su taimaka muku da lauyoyi waɗanda suke masu tsoron Allah ne in sun ji irin wannan akwai masu ma neman irin wannan kes din na zalunci su zo su wuce gaba sai sun kwato miki hakkinki kuma kyauta ma ba da kuɗi ba Allah ubangiji muke roƙo ya kwatar miki da hakkinki kuma ya shirye da wannan miji naki amin
Allah ya saka da alkari wannan take cewa dan Allah ayyuwa maza wa'azi akan shiga hakkin matansu saboda umarnin iyayensu wasu iyayen suna amfani da son zuciya da kuma burin su wajen dan su ya bulakanta matarsu sai su ta bashi umarni akan haka shine take magana
to wannan dai kusan dori ne akan abin da muke faɗa iyaye ko in ce maza ya kamata ku sani cewa aure amana ne aure shari'a ce ta yi bayani ai aure kuma akwai dokoki na aure babu wani dalilin da mutum zai zo ya aure yar mutane yana azabtar da ita yana gane mata azaba ko kuma yana sa ana wulakanta ta ko ana tozartar da ita wannan ba daidai bane kuma galiban shi yasa Imam Al-Hasan Al-Basri wani ya tambaye shi yace ila man uzawwij ibnati zuwa ga wazan auren madayata sai ce zawwijha ila man yattaqilla ka auren da yarka ga wanda yake jin tsoron Allah ni dai wasiyata ga iyaye duk wanda zai aurar da yarsa abinda zai fara dubawa ga wanda zai aure ta shin yana da tsoron Allah shin yana da takawa wannan shine jarin farko kuma credit na farko da ya kamata duk wanda zai aure yarka ya zama yana tsoron Allah daga baya a biyo sauran bukatu na duniya da abin da zai inganta rayuwarsa amma haka kullun ba a san mutum ba a zo a dauki iya a bashi ba bincike a bai ba da haka ai kokari a kiyaye kuma yanzu malam wani aure ne ake malam malam al'amura malam sallallahu alaihi wasallam malam Allah ya sauke malam aure ne ake malam ba a bincike da ya da zarar mutum ya fito yana neman iyayen Allah suke ya fito kawai a bashi wata mahaifiya ta ce mata ce malam yanzu zai tsaya yana bincike tace ka je ka tsaya kana bincike ka je ka bincike wani abin da zai hana auren ka duba rashin wayewar mutanen mu malam da duhun kwakwalwa dole ku yi bincike in ba haka ba za a yi ta tara muku zawarawa a gidanku wani ma mutumin banza ne fasiki ne ku je ku bashi yar ku dole sai an san mutum dole ne sai an san mutum dole ne wani ya zo yana ta magana malam a taimaka an hada ni da alibai zan yi aure nace akwai dalibai kan masu neman aure amma wallahi wala ba zan baka hanya ka je ka nemi to wallahi sai an san ka wallahi sai an yi bincike akan ka ka ba da lambar waya ai bincike sai an je har kauyen ku da garin ku magana ai aure haka kawai a tuku yarinya a baka ita ba a san waye kai ba a'a kuma mu fa yanzu mutun ya daina zuwa mana da tarin gemu saboda ya ga mu ustazai ne da gemu yace wai shi ya zo da sunan addini a'a duk gemu mutum Allah ya sa albarka a gemu Allah ya sa mai alheri da bin sunnan manzon Allah da yi amma wallahi ku tsaya ku caje shi sosai saboda akwai waɗanda suke tsaye da gemun kawai don su yi ha'inci yawa da haka a kiyaye ko wani alamar addini ta zahiri to wannan na zahiri ne ku je ku bincike sosai a kansa yawa wani zai shigo muku da sunan ustazu ne amma wallahi yadda yake tafi ta fajiri wallahi Allah shirye da su Allah ganar da mu na'am
Allah saka da alkai wannan take cewa mace za ta iya addu'a Allah ya hana mijinta ƙara aure idan ba zai yi adalci ba
warai ko da gaske idan ta tabbatar ba zai yi adalcin ba ma kawai dai tambayan da za a yi yaya akai ta gane cewa ba zai yi adalcin ba
sai kuma
amma in ta tabbatar ba zai yi adalci ba to ha wannan ai dole ta nema ta yi addu'a ta je ta bashi shiga wuta mala ki addu'a iya karfin ki kada Allah ya sa ya auren nan tunda bai zai adalci ba kuma kin riga kin san cewa bai zai adalcin ba wallahi alam na'am
shi zai cewa idan akwai a kaddaren mijin akwai aure wai addu'a za ta iya hana abin
ban gane ba
wai idan Allah ya kaddara zai ƙara auren ita kuma tana ta'adda Allah ya hana shi ƙara aure shine zike tambaya Allah zai iya hana abin
warai kuwa la yaruddu alqadar illa addu'a akwai addu'a annabi ya faɗa addu'a tana iya canja kaddara mana hadisi ne tsananin addu'a yana iya canja kaddara
su dage kenan
su dage warai kuwa a'a ka kula fa yawa kaka canja mun magana abinda nake nufi wannan cewa ta zai yi zalunci bai zai adalci ba ko azzalimi ne da ba kuma ta san cewa auren kuciya wuce ne zai dan bulakan data ta dage da sallar dare kada Allah ba shi iko na'am
wannan take tambaya bai akan hukuncin yaro idan yayi fitsari a adiyafa kamar a pampers kenan so wani lokacin wai kana sallah sai ta kuka sai ka dauke shi so shine take tambaya ya hukuncin yake
idan a cikin pampers ne babu komai ai ko kashi yayi ko fitsari yayi ana goye da shi ai bai fito ba babu komai na'am
wannan take cewa dan Allah ayyu maza nasiha akan wanda ba su da abokan shawara akan zamantakewa auren su sai kannan su mata wanda auren su ya mutu shine take tambaya
to ita dai shawara shari'a ta ba mutum dama duk wanda kai da hankalin sa da tunanin sa zaka yi shawara da shi ai ba wanda dalilin da yace wajen kanwanka auren ta ya mutu ba zaka yi shawara da ita babu wannan idan ya yarda da hukunci hankalinta da tunaninta kuma ba za ta yi masa mugunta ko keta ba kuma ba za ta masa hali irin na mata ba zai yi shawara da ita mun tunda yargowarsa ne amma dai abinda ita wannan take gudu tana ganin ita ko ce kashi auren ta dai kuma azo ana shawara da ita akan auren wata wataƙila za ta iya zuga dan uwanta ya kashe nasa auren to amma dai din namijin da yake har ya kai munzalin da yayi aure kuma yana da kanwa ta yi aure yana da shi ma dai yana iya warewa ya gane daidai ya gane kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya gane da muna
wannan take cewa menene hukuncin wai trimming gashi dan rage gashi da mata suke a dan samu karshen a yanki haka bi a dan rage shi da almakashi shine take tambaya a musulunci
na mata ko na maza
na mata
tayi
musamman ga mata shine take tambaya ko akwai wasu sharuɗa ko ya halatta me kamata a kiyaye
shi rage gashi ga ƴa mace akwai maganganu na malamai guda uku rage gashi ga ƴa mace magana farko haram ne wannan shine ra'ayin jumhurin malamai yau haram ne magana ta biyu makaruhi ne mace ta rage gashinta makaruhi ne wannan ra'ayin Hanabila ne ba a so ba ta rage gashi magana ta uku shine tafsiri me tafsiri sun raba kafa suka ce ya halatta ta rage gashinta amma kada ta rage gashin ta yadda in an ganta za a ce kan namiji ne ka gani kaga wannan ta yi kama da namiji haram ya zama haram kenan ya halatta mace ta rage gashi amma kada ta yi masa ragin da zai kai in an ga gashin a ce namiji ne bi din amsan nan ta uku shine ya halatta mace ta rage gashinta amma kar ta yi yadda matan arna suke rage gashi idan an ce yadda matan arna suke rage gashi sananne ne aske shi suke sosai su za ka iya kan nasu ma kamar ma ba kan mace ba ina fata ana fahimta to duk wanda ta yi irin na maza ya zama haram duk wanda ta yi irin na matan arna ya zama haram amma dan in gashin ya mata yawa yana damunta yana sauka yanzu akwai wasu matan da gashin su har kasa ba warai kuwa har kasa wata ta ce malam wannan ai kudin conditioner da shampoo ma ai ya ishe mutum bala'i ka gani to yanzu macen da take da gashi gadan bayan ta yi har kasa kuma yar talaka ne malam za ta samu kudin wankin gashin nan zai tun kawai da za ta zuba masa ai sai ya ci na dubu nawa
ina ga bakakin ma mu ba mu cika gashin
ba ma su bakake ba gashi ko
jadi
to haka ne sai dai na doki da suke sawa to musamman dai wannan mu dai Allah bai ba mu wannan ba kuma yana sane Allah ya aje mu Afirka saboda ana ta fama da masarar da za a ci na ba ita wani man ya abanin yanke gashi to amma in har akwai mace mai gashin da yawa ya jame ta yana sauka da yawa za ta iya dan rarrage shi kuma ya halatta a rage gashi a aikin haji ko umra wanda ana ragewa qadrul anmula haka iya yankan wannan ya tsaya a dan gutsuri haka na'am
wannan take cewa mijinta ne wai tashin sa da take sahur sai yake ce mata ai ba komai bane irin ma yayi ta mita ta daina tashin shi ta bar shi ai zai tashi da kanshi to shikenan sai rannan ya sa alam alami ta kara bi tashi ba ita dai ta tashi ta ci abincin ta sai wajen karfe 6 sai ya tashi sai yake ta mata waya aka yi ne sai ta ce ai kaga ka sa ko safar ba mai ba ita ashe ta dake abincin ta
tana tsoron fitinar su
kenan sai shine take tambaya wai ya matsayin wannan kare da tai masa
to malami sun bada fatawa cewa idan mutum yayi ƙarya dan ya kubutar da kansa da zalincin wani azzalimi wannan ba laifi yayi ba an gane wani azzalimi ne zai zalunce ka sai kai ƙarya dan ka kubutar da kanka kar ka bari a zalunce ka wannan ba laifi kai ba kuma wataƙila kaga zai iya cin mutuncin ta ya tozarta ta akan haka wataƙila shi ya sa yi na'am
wannan yake cewa duk wata tambaya ce dai to mun rage ta shi matashi ne mai shekaru 18 sai ce ya fuskanci cin zarafi ma'ana dai an lalata shi tun yana karami an ta mace wata ƴar uwarsa ce ko ɗan mahaifiyarsa ce ma dai ya faɗa ta lalata shi ta koya mai saduwa tun bai ma sani ba
kanwar injiniya ka tsaya
haka ya faɗa ai
kanwar mahaifiyarsa ta lalata shi
ba eh aunty din sa
Allah soyi
so ya je ta sai ya zama ya koyi wannan abin
Allah soyi
yace ya tuba yanzu amma yana fama da damuwa da bakin ciki da tunanin baya yace yana fama da sha'awa mai karfi da take shafar ibadarsa da na karatunsa yace yana yawan mantuwa yana manta abin da ya koya sannan yace kuma bai san makomarsa ba ko abin da zai zama yace yana so ya nemi ilimin addini yana so ya hadda Qur'ani amma mahaifinsa ya fi mai da hankali akan ya gama jami'a to shine yake tambaya yanzu ta yaya zai shawo kan abin da ya gabata wancan abin da ya wuce da ya shar abin da ya lalata mai rayuwar shi ya zai ya gyara ya rayuwar shi kuma ya tsaya kan hanya madaidaiciya wacce
to na farko dai kafin na bashi amsa ni abin da ya dauki hankali na a cikin tambayar ita ce ashe yanzu zai iya yiwa mutum misalin kanwar mahaifiyar mutum ta lalata shi wannan lalacewar mu a wannan zamanin har ya kai haka kanwar uwa ta yaudari yaro matashi ta rinka lalata da shi Allah kiyaye tun yana karami da haka iyaye ku sa ido akan yayanku iyaye ku sa ido akan yayanku harkan neman mata harkan neman maza din nan sai fa kun mai da hankali kuma inda ba a tsammanin abun wani lokacin anan ake samu Allah shirya abu na biyu na ji dadi da kace kai na dama ka tuba to ka je ka dada jaddada tubanka saboda barnar da kai ne dattin barnar take binka kaga wannan yawan manto wanda kake yi saban Allah ne da kai a baya wala Allah Allah yake so ka dada jaddada tuba yayi maka tasiri a rayuwarka kamar yadda Ibn al-Qayyim yayin fada Allah ya masa rahama a cikin littafin sana addawar dawa yana magana akan illolin zunubi yana jela malam jela yana bin mutum har bayan lokaci mai tsawo kaga yayi tasiri a rayuwarsa saboda barnar da mutum yayi to amma dai alhamdulillah ka ce kana son ka yadda Qur'ani zaka iya yi tunda a Najeriya kake kuma a arewa ba ka da damuwa idan Kano kake ka zo a baka shawara a nuna ma makaranta da zaka yi karatun addini kuma duk alhamdulillah ana yin sa wurare da yawa duka zaka iya yi kuma bai cin karo da karatun ka na jami'a ka bi babanka da yace kai ne ba sai din ka je ka bi shi to ka karfafa sha'awa da kake da ita ka kama azumi ka yawaita azumin litinin alhamis ko ka rinka yin azumin dawuda kana yusumu yawman wa iftiru yawman wataƙila babanka bai san halin da ka shiga ciki ba da ya barka ka aure to amma dai kai ka san masifar da ka shiga ciki amma in kaga abun zai iya dada mai da kai ruwa wancan barnar to kaje kai sharhi da bayani wa babanka idan ba zai iya jawo wata matsala ba sai ka ce maka aure Allah ya sa kuma kana da sana'ar da zaka iya rike auren dan mun sha ga muku duk saurayin da yake kuskura yaje taro rikicin aure to dan kwallon da ya taro match da club din da suka fi shi karfi sai sun fi shi samun sauki wallahi kar wani ya kuskura yaje ya tattaro aure bai da sana'a kar wani yaje ya tattaro aure bai da abin da yake juyawa jama'a ina gude maka wahala rayuwa fa ta canja dani koma ya kan kudi ne
ba tawakkali bane kenan
ba maganar tawakkali a karamu ai tawakkali shine ka fita ka nema ai yawwa me yasa nake fadin wannan saboda kai shaida ne kana ganin matsalolin da ake kawo mana a gida na rashin iya rashin rike gida mutum ya je taro rikici ya zo ya aure baya iya rike matarsa ba cin abinci mallam ba abinci ba iya biyan kudin makaranta yanzu ni yau din nan aka yi mun fatawa mata ta zo take mun fatawa tana kuka tace mijinta gashi ya tare yaya ta zo tace a biya musu makaranta yace kar Allah sa su yi karatun yace dole ne karatun sai sun je makaranta yace shi ma fa karatun fa da ya fita gunna fa ya kamata ta sani fa shi ma fa kawai Allah ne ya kaddara yi karatun nan kuma babba ne fa ma a karatu yayi ilimi yana cin moriyar karatun amma tace wallahi ya ki ya biya kudin makaranta ta yanzu a garin nan akwai makarantar da zaka kai danka ne ba biya zaka yi ba sai wani saurayi kawai ce wai sha'awa ta da mishi zai je taro aure ya tare ayyan shekara bi shekara uku bai da inda zai kai sai ayyan sa makaranta yara su ta lalacewa su zama barayi a titi su zama liability da nauyi a cikin al'umma da sace-sacen takalma da dauke-dauke wannan ba daidai bane kowa ya kimta shirya kuma mutum yana da hali yayi in bai da hali qur'ani ne yace ka kame wal yasabi bil ladina la yajiduna nikahan ta gune mu Allah min fadli Allah ya ganar da mu da haka wadannan sune shawarwari da zan baka kai ya hakuri kai ma abinka biyayya magana rage sha'awa kai wai ta azumi manzon Allah yace fa inda azdul lil basari wa ahsanu lil farji yin azumin da zaka kiyaye sannan kuma kai wari ka samu malamai na addini za su yi maka mawa wajen haddar qur'ani da ilimin addini ga boko kana yi ga addini kana kaga ka zama full option kenan bayan ka gama jami'a kuma ai maka aure Allah ya ganar da mu amma in abun ya kai ba da ba zaka iya ba kace ka samu mahaifinka kamar sa bayani ya maka aure Allah ya ganar da mu
na'am saka da alkhairi wannan yake cewa shi dan jihar Yobe ne ya halatta yayi amfani da shaidar zama ma'ana indijin kenan na Oyo wai ya nemi aikin soja ko dan sanda
to asali dai waɗannan dokoki ne na ba na Allah ba dokoki ne waɗanda ba na Allah ba hadisi suke ba aya suke ba dokoki ne na tsarin zaman ƙasa idan ka canja din za a ce ka saba wa tsarin gwamnati ka saba wa tsarin zaman ƙasa ina fata ana fahimta abu na biyu mun dube shi a janibin shari'a in an tambaye ka an ce kai dan ina ne kai dan Kano ne kace kai dan Oyo ne ka kai ƙarya ko ba ka bane ba kai dan Jigawa ne kace kai dan Kano ne ka kai ƙarya to amma tsakani da Allah akwai yan matsaloli da ya kamata an zo ba da fatawa dole sai ana kula da su saboda yanayin da kasar take ciki da kuma zalunci da danniya da ake ta yi yanzu ba mamaki zaka ga wani sunan shi wasu sai su shigo Kano su dauki takardar Kano su nemi aiki da sunan Kano su samu kuma ba yan Kano din bane amma shi dan Kano kuma yana can Oyon ko yana can Ondo ya cancanta a bashi wannan abun amma sai amfani da kabilanci tunda ba dan garin bane ba za a bashi akwai waɗannan matsaloli wanda gwamnati ba ta iya daidaita wannan abun ba ta iya gyarawa kawai dai abin da yafi dai kai hakuri kai amfani da indijin ɗinka ka nemi aikin ka in kuma ka riga ka je kai ka ci gaba da aikin kar ka canja aiki ka je kai istighfari Allah ya yafe mana gaba daya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yayansa ne yake aikin banki ha faɗi ma sunan bankin da irin bankunan nan masu marasa interest to sai yake cewa akwai wani tsari da suke yi na bashi sai a sayo mutum mota daga baya dai akwai za a dora mai riba akan kuɗin motar misali so zai biya bayan shekara 5 zuwa 3 zuwa 5 to shine yake tambaya shi gaskiya ba mota yake so ba siyarwa zai kuma yana da hanyar da zai siyar din ko da sirrike takardar to shine yake tambaya hakan ya halatta a musulunci sai sai dai amfani da kuɗi
in ya halatta mutun da ai kuɗi sun zama nasa mota ta zama tasa
okay
yanzu misali mutun ya je ko Jaiz Bank ko Taj Bank ko Lotus Bank ko wannan ga sunan din dewa bankunan na musulunci alhamdulillah ba za su bashi bashi da ruwa ba amma yanda na san suke yi shine kamar yanzu misali mu ce Jaiz Bank kana son mota a sai ma mota baka da kudin mota to zaka je kasuwa kai cinikin mota miliyan 5 ce amma ka invoice ka fahimci wannan yawa wannan mota miliyan 5 ce ga invoice ɗinta da komai miliyan 5 ce to su kuma banki sai su sayi motar sun sayi ta nawa
miliyan 5
to kai kuma sai su sayar maka ita tunda ai kai kaji kai cinikin motar baka da kuɗin ta ka fahimta to shikenan su ba lalle su iya daukan wahala su yi su ta nemo ma mota ba sai ba su kamfanin mota amma ga wata mota nan su ma suna da hanyoyin auna su gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne miliyan 5 ne to sai su sai su sayi motar
su biya kuɗi
su sai su sayi motar a kamfanin motar kaga sun sayi mota ta zama me
mallakinsu
to shikenan kai kuma sai ka zo ka sayi motar a wajen su sai su ce maka motar su miliyan 7 ce ko miliyan 5 ce da rabi ko miliyan 6 ce kaga ya halatta a shari'a ni yanzu inda in sai kaya naira 20,000 yanzu ka zo wuri na zaka sai an ce maka gaskiya sai 25 kai kaga dama wabittali shari'a ta bada dama idan na baka bashi ka biya ni a hankali to abin da suke kenan to sai ka je ka siyo mota a ko da yake sai ka siyo mota a wurin su sun sai maka ita miliyan 7 to bayan ka karbe ta ka tafi da ita sai ka kai fa ba motar nan kake so ba shago kake so ka bude provision sai ka sai da ita amma dai ka sani zaka biya su kudin su zuwa wannan lokaci ina fata ana fahimta duk da su din ba sa so ai haka su bankunan na san ba sa so ai kuma sau wai ba ai ya sani na dai haka suke yi sai kuma da yake akwai canjin fatawoyi da yawa da kuma abubuwa da suke ta faruwa wanda insha Allah cikin tsare-tsaren da zamu yi nan gaba akwai bayanai akan harkokin mu'amala da kuɗi almal da zamu shigo da shi bayan wannan fatawoyin insha Allah in Allah ya sa da saboda mu'amala da kuɗi din nan yana da kyau mutane su san ya ake mu'amala da su da matsaloli na mu'amala da kuɗi Allah ya sa mu dace na'am
Allah ya saka da alƙalo ne yake cewa dan Allah mallan ya ja hankali akan matan aure kan yawan amfani da social media irin TikTok Snapchat da sauransu yace ya zauna a ƙasar waje amma ko a can ne ga abin da ake na matan aure suna zina abin yayi kamari yace a jihar su yace kuma ta dalilin wannan social media yace abin ya daga mai hankali yace zaman da ya ƙasar waje bai ga ana wannan lalatar ba mace mata aure da zina da neman maza di ya gani abin yace abin ya daga mai hankali yace dan Allah mallam yayi nasiha ya tsoratar
wallahi muna ta yi kullun wallahi shaida ne muna yi yan abin da zamu iya yi amma mu yan adam ne muna da gajiya kuma abubuwan ne suna da yawa amma babu wani karatu ba wani wa'azi da zamu zo face sai mun yi magana akan wannan fitinar wayoyi ba iya matan kadai ya kamata ai ba aiwa iyayensu nasiha aiwa mazajensu nasiha mutum ne zai zo ya sai waya ba mata su yanci ko ina za ta duba ba ma lura da me suke yi mata yanzu daina karatun Qur'ani a gida sai chatting sun daina zaman isi fari sai chatting yan mata kanana mu'amala kenan duk Allah lalace sai wanda Allah ya kubutar abin da ya faɗa maka gaskiya ne barnar da ake yi ta wannan hanyoyi na kafafan nan wallahi barnar ta wuce duk tunani kusa ni ban taba ganin laifin mutumin da yazo ya ce ga dokar sa a gidansa akan mu'amala da waya ba shi fa kowa sanin gidansa kuma shi fa kowa sanin iyalinsa zamu ci gaba da fadakarwa in Allah ya sa yadda da ikon Allah na'am
Allah ya saka da alkairi wannan take cewa ta yi aure tun tana karama amma akwai wanda akwai dan uwanta da take so so sai ba aura mata shi ba to tana da number shi so sai ya zama suna alaka da shi tace har dai yayi alaka da ita ya kwanta da ita wajen sau biyar tace amma ta yi da na sani amma tace wai ba su dina ba tace idan bai kira ta a waya ba ma tana shiga tashin hankali tace amma suna da yara hudu da mijinta tace amma kwata-kwata ba ta kaunar shi shine wai take neman mallam ya ba ta shawara
to na farko dai iyaye ku taka tsantsan da yi wa ƴaƴan ku auren dole don kaga wannan babban dalilin da ya ja shi auren dole ne an aura mata wanda ba ta so ku yi taka tsantsan da aura wa ƴaƴan ku ƴaƴan da ba sa so ko da kun aure da su sun muku biyayya a dole to za ka suna alaƙa yanzu kaga wannan an aure da ita ta je har tana alaƙa ta zinaci da tsohon saurayin da take so to shine illar ka kika ba wa mace mijin da take so kai amfani da karfinka na uba ko dangi ku tsitsi ne mata albarka in bata yi bata yadda daga baya kuma ta ji tana alaka da tsohon saurayinta ko bazawarinta wannan kuma ya rige iyaye su tsaya su duba su gani su rinka sulhu da yaran su kafin su musu aure na ɗaya kenan ke kuma kin shiga uku wallahi kin shiga uku kina da aure kina zina kin yi asara wallahi sai kin tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ki nemi Allah ya fe miki ina rasa ma me zan ce miki akan wannan abu har wani sau adadi kaza da aurenki mijinki ƴaƴanku hudu da shi amma baki daina zuwa kina lalata da wani mutumin da bai aure ki ba wai har kina kiran sa wai baki iya bacci sai kin kira shi baya iya bacci sai ya kira ki wai dole sai kun kira juna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya sauke Allah ya shirya Allah ya ganar da mu Allah ya baki ikon tuba na farko ki deleting wayar mutumin nan kuma karki ga mai gidan naki sannan ki daina alaka da shi idan kin san ba za ki zauna da mai gidan ki ba ba ki san sai ki je ki ta zinaci wanda ki ga shi auren kullun na sha fadan wannan da mace ta zauna tana zinan banza tana bin mazan banza da mijin da ba ta san sa ta kashe auren ta je ta nemi mijin da take so ta aure shi auren suna shefi miki alheri ni shawara ta kenan da haka abinda kawai zaki yi ki je ki ci gaba da roƙon Allah ki ci gaba da ainihin wato tuba Allah ya cire miki shi daga ranki sannan kuma mafitarki shine ki daina alaka da shi ki daina buga masa waya ki goge wayarsa shine kawai mafitarki in kin yi istighfari Allah ya ga dama zai miki afuwa insha Allah muna fatan ya fi miki na'am
Allah saka da alkari wannan take cewa a few days before my period I noticed like light dark supporting for about 4 days and continued fasting later my actual period started am I past during those days valid or do I need to make them up
ita wannan baiwa Allah tana tambaya ne wai wasu ƴan kwanaki kafin lokacin al'adarta ta ga dan wani abu da yake zubo mata daga cikin gabanta alamar jini kenan sai dai kwana hudu yana zuwa sannan ita ta ci gaba da azumin ta bata daina yin azumi ba saboda wannan alamar da ta gani sannan daga baya kuma haƙiƙanin lokacin jininta kwanakin da take jini ya zo ta daina azumi shi ne yake tambayan azumin da ta ci gaba da yi a wancan lokaci ingantattun azumi ne ko kuma sai ta sake rama azumi to amma ni a nan tambaya ta shi ne menene light dark jini ne baki mai haske to shi dai jinin al'ada manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi inna damul haidi إن دم الحيض دم أسود يقرف شي جنن هايلا بكيني أنا غانيش سو دي جنن دي زومي كي دا علامة جنن هايلا تو فا اندي ياي كما دي جنن هايلا تو جنيني نا هايلا كينا كينا وتكيلا العادة كي تتسنجا تفارزوها ميكي دوري ko sababin cin wani abinci al'ada tana iya canjawa ko shan wasu kwayoyi al'adar mace kwanakin suna iya canjawa ko damuwa ma yakan sa al'adar ta canja kwanakin ko kuma amfani da wasu nau'uka na abubuwa da mata da suke sawa a gaban su yana iya canja al'adar ya zama ya fara zuwa da wuri to idan wannan ne to gaskiya bai halatta ya azumi a cikin ba kenan jini ne idan kuma ba wannan bane to kenan ba jinin al'ada bane za ta yi aiki da wani sunan ta wannan din ta to amma wannan alamu da yawa suna nuna jinin al'ada ne kaman wannan ruwan kasa-kasa din ne mai duhu da ta fara gani amma light shi ba jini bane ka gani ba za ta expression ta yi bayani bane ba kamar irin wannan jinin da al-sufra wal kudra da yake zuwa musu a shimfida kafin jinin al'ada ya zo ne kuma shi lahu hukumul hayd yana da hukunci ne na al'ada amma in yazo a ƙarshen jini kuma yana da hukuncin tsarki so in a nutshell I just want to draw your attention as follows. The issue of spotting that you are seeing or you have seen before the days of your menstruation, it is likely a menstruation period that have started before the normal days that you usually experience on it, have experience on it. There's a like of this blot that is coming from many of the females, which is has been counted as a menstruation, as sufra wal kudra. We call it in hadith as sufra wal kudra. So if you see it in a period or starting of your menstruation, you will count it as a days of menstruation, even the normal days that you experience are yet to come. So it is not allowed Islamically to fast the mentioned days that you mentioned before. So it is likely a menstruation. So your fasting is not is invalid and it is not accepted, and you should be very very careful on such blood that is coming in the starting of your menstruation, and ask ulama when immediately it started. They will explain exactly which kind of blood is coming from you. Was it a menstruation or is not a menstruation? So I will just advise you to try to avoid fasting on this kind of situation that you are facing. So wallahu ta'ala alam, your fasting is invalid, and it will never be accepted, because the thing you see, the spotting, is menstruation. Wallahu ta'ala alam. Naam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya daina yin sallah tsawon lokaci har ya manta rabon da yayi sallah, idan ya tuba ma sai ya koma, ya ce rabon da yayi sallah ta sati daya har ya manta. Sannan kuma duk tsawon lokacin yana saba wa Allah, ya ce yana yin istimna'i sai ya daina yin wankan janaba ma in yayi istimna'in, sai ya ji in yayi wankan ma sai ya ji kamar ba daidai ba, to sai ya daina wankan kwata-kwata. Yace da azumin nan ma dai haka ya dinga yi, baya cin abinci amma kuma baya sallah, kuma yana yin istimna'i ba wankan janaba. sai ji dai kamar shi ba musulmi bane sai ji kamar sai yayi kalmar shahada in yayi kalmar shahada ma sai ji ba daidai yake yin ta ba wasu wasi dai irin iri idan ya tuba ma yayin kan sai ya ji tuban nashi ba wai ba dan Allah ya ba saboda lafiyar shi yayi shine yake shi abin da yake faruwa da shi ya rasa ganewa wai shi musulmi ne yanzu yana so ya sani wai shi musulmi ne yana cikin addinin musulunci ko ba musulmi bane abubuwan da suke sun fitar da shi daga musulunci yana da neman shawaran malam ya
to wannan dabi'u ne da kake gaskiya ba dabi'ar musulmi bane dabi'ar da kake wannan ba dabi'ar musulmi duk wani rukunin halaka duk ka gama halar su eh duk wani rukunin halaka ka gama halar su kuma wannan bala'i na wannan auren hannunka da kake yi menene yace menene istimna'i da yake yi duk shi zama malamai da mun sun yi bayani duk wanda yake wannan istimna'in yake auren hannunsa ko auren sabulu da ake cewa zai gamu da bala'i kala kala duk ba karka kara karka rage wannan laifin da yake na istimna'i yana wasa da gabansa yana fidda mani shi zamai da duk wannan bala'in da yake ciki Allah ya hana shi tuba ko in ya tuba ma ya gaba daidai bane ya hana shi sallah to wanda baya sallah malam me magana al'adu alladhi bainana wa bainahu sallah abin da ke tsakanin mu da su sallah ne da kai mutum ya tsaye da sallah musulmi ne bai tsaye da sallah ba musulmi bane da ka dabi'ar ka ba ta musulmi bane amma shawara ta injiniya idan a Kano yake yazo ya same ni yazo ai masa bayanai a ji meye matsalar sa a ba shawara in ma a wajen Kano yake ka hada da shi ta waya sai mai magana da shi a ce maka masa dan yana cikin halaka wannan Allah ya yi masa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene gaskiyar zancen da ake cewa barin covid yana yana kawo talauci bai da kuma maybe in an tsallake mutum haka a tsallake shi a tsallaka shi in yana zaune ko yana kwance a tsallaka shi shine yake tambaya wai champi ne ko nasi ne wannan magana
to ni dai abin nan sani su iyayenmu na da akwai abubuwan da suke hanawa a yi sai su lika wani abu dan saboda dan adam ya tsori ci wannan abu na kare yanzu yana kazanta shi kuma duk inda ake barin yana a guri yana kashe wuri aibu ne barin yana ko a dakin mace ko dakin budurwa ko bazaura ko dakin mugun mutum da haka ya za su yi su hana a daina barin yana a daku a dakuna sai su lika shi da talauci kuma kowa yana jin tsoron talauci wani ya fi tsoron talauci ma sama da tsoron Allah ko ba ka bane to amma ba wai hadisi bane ba wai aya bane a iya sani na da tace wai dan ka bar yana za ka yi talauci kawai dai abubuwa ne namu irin na iyaye da kakanni in ana so ka daina wani abu sai a lika wani abu a ce yana jawo kaza tsallaka mutum bai da kyau muna da hadisi da annabi hana tsallaka ka fadan mutum mai bai kuskure ne ballantana mutum ya zo yana kwance ka tsallaka shi wannan ba tabi'a ce mai kyau ba tarbiya bane mai kyau ya kamata a kiyaye wallahi alam nam
wannan suke cewa akwai wata wai ko sabon musulunta ce ta auri wani mutum shi ma baya kula da addini kuma ya hana ta neman ilimin addini amma wai tana tsoron rabuwa da shi saboda babu wanda zai kula da ita ita ma ana tsoron wai kada ta fita daga musulunci idan hakan ya ci gaba tana da burin wai neman ilimin addini domin taimakawa wajen shiryar da iyalanta iyayenta da sauran yan uwanta shine ake so wai a bata shawara yadda za a karfafa mata gwiwa daga malamai sannan a samu wanda zai tallafa mata idan aka raba auren sannan bai a cire mata tsoro da fargaba sannan a bata daman neman ilimin addini
na farko dai tunda ta ce idan ta kashe auren ba wanda zai kula da ita ni ba na bata shawaran ta kashe auren ta ci gaba da hakuri da shi a matsayin sa na wanda ya aure ta kuma bai kula da addinin tunda dai musulmin ne amma ta ci gaba da binciken hanyoyin da za ta inganta karatunta na addini yanzu duk wani taimako da za a yi mata dole sai ya biyo ta hanyar miji a matsayin sa na maras kula da addini dan ba wani wanda zai zo saboda yana son addini ya tsallaka gidan wani ya je yana ba ta taimako ko yana koya mata karatu bai zai yi ba na farko dai ta ci gaba da biyayya ga mijin a haka a hakuri sannan idan akwai makota ko ƴan uwa ko wanda suka tsayawa shi mijin suka yi masa auren yarinyar to a dan shiga cikin sha'anin a ga ya za a iya taimaka mata ta yi karatun addini a sata a islamiyya a unguwar ta ta hakuri da rashin addinin ta amma ita din ta kula da addinin a sata a islamiyya ta rinka zuwa sannan kuma idan da wani abu na dan jari ya taimaka mata ta rinka a rage mata zafi su talmaleji a haka dai kafin Allah ya kawo wani abun bayan addu'a insha Allah Allah zai bada mafita amma ba na bada shawara a kashe mata aure tunda kaga yanzu suna cewa kuma a kashe auren kuma a nemi ba zai taimaka mata tunda zamu iya cewa ta kashe auren ne in ta kashe ya sallame ta ina zata kuma an ce ana jin tsoron kar ta koma kiristancin to a batta ta ci gaba da zama da shi a haka din har zuwa abinda Allah zai insha Allah na'am
bita bayan ta gaba take cewa mijinta baya gamsar da ita tsawon shekara 13 tace a family house din su take tace wani lokaci ma kanin mijin ya taba dukanta to tace mahaifiyarsa mahaifiyar mijinta ce wai inda ya canza mata gida ya canza wa mata gida kenan ya ci da ta daga family house wai ko a lahira kada Allah ya hada su da ita tace ya sake ta aka mayar da ita tace ba tare da an tambaye ta dalili ba tace ba ta so ta kai shi kotu saboda yaran da ke tsakanin su to kuma tace tana jin tsoron kar ta san dadin namiji a waje amma tace ko ganin mijin ba ta san shi ne take so dan Allah wai mallam ya bada shawara ko za ta tura masa ya saurara sai ta san yadda za a yi ya rabu da ita
to na farko dai akwai abubuwan da baka da yanda zaka yi dole sai ka sai dai ka raba auren
shekara
13 na farko dai tayi wanda ya hakuri shekara 13 ai yayi kokari za a iya cewa to tun ta iya jira shekara 13 ta jira sauran amma ka sani wata kila ta shekara 40 ko 30 yayi yawa tayi kokari sannan ni duk abin da yake mace ta kai ga kanta da kunya tace tana jin za ta iya yin barna in aka kyale ta ai sai a raba auren mafi sauki shine a raba auren tunda baya yin abin da ya kamata yi a raba auren eh a raba auren in ba haka ba kuma gaskiya a dauko shi da ita da shi tunda suna sauraron mu ta zo da ita da shi ta yi bayani a gaban sa mu ji me larurar sa a bai shawara ai mai nasiya kafin a raba auren in da ka iya shiga cikin abin ka nemo mana su sai ka nemo su tun da aikin kenan ai ce ana taimaka musu insha Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa suna aikin register layi ne to yace akwai target da ake ba su ana ba su a ce ku kawo mutum kaza ku yi masa register dai da sauransu to yace akwai wata hanya da suke bi ta yin wannan register sim din wai suna samun a yadda ya faɗa yace suna akwai wanda suke kula da nil na yan Najeriya kenan katin dan kasa yace anan suke samu su bada kuɗi sai a basu wannan nil din mutanen CSC dabara su register line din to shine yake tambaya idan hakan bai halatta ba zai iya ci gaba da yin aikin zuwa ya samu wata sana'ar sannan kuma kuɗin da ya samu ta harkar wannan abin da suke yi din ya halaccin wannan kuɗin
to na farko dai wannan na farko dai wannan sana'a haramci akwai ha'inci akwai ƙarya a ciki kuma akwai cin amana a gwamnatance da a musulunci bayan da za a yi mutum yana da lambarsa ta ɗan ƙasa shi kaɗai nin nan ba ta mutum ne shi kaɗai saboda ha'inci da lalacewar ƙasarmu aje a sayarwa da wasu mutane lambobin mutane ba sani ba kaje ka ɗauki haƙƙin wani ka sayar ma wani ka yi ƙarya ka ci amana ka yi yaudara da ku da kamfanoni da ma'aikatan da suke da alaƙa da wannan suke sai da nin-nin na mutane ana yi wa wasu rijistoci layi na banza wallahi Allah bai kyale ku ba haram kuke ci wannan ko shakka babu akan haramcinsa kuma akwai cin amana wato wannan shine yake sawa sai kaga mutum anin dinsa kawai sai ga Allah da mai lambobin da bai san su ba kuma anan muke jan hankalin mutane kowa ya je duba nin number din sa akwai application a waya da ake dannawa in ka sa nin dinka za a nuna ma duk lambobin da yake kan nin dinka duk lambar da baka santa ba kaga sai ka cancel ta ka goge ta in baka ba wani zai je ja maka bala'in da cikin dare za su zo tattara ka su kwashe ka wannan aikin ka haram ne dan uwana su ma kamfanonin da suke baka wannan nin din mutane haram ne, kai ma kuma kana cin haram ne, kuma daga yau idan har ka ji wannan fatawatawa gobe ma kar ka je kai wannan aikin. Wallahi malam, ni kam ba ni da aya ko hadisin da zan iya baka ko maganan malami da zan baka akan wannan karra da zai ce wai ka je ka ci gaba da wannan aikin wace ka samu wata sana'a. Ni ban da shi, kawai ka bar aikin ka je ka nemi wata sana'a ta halal shi yafi maka. Wancan wanda kai a baya shikenan ka je kai ta istighfari, saboda shi ma haƙƙi ne na mutane, wato abun ba dadi wallahi. Ka je dai kai ta tuba kawai, ka je ka nemi afuwa. Kuma gwamnati ya kamata san da irin wannan, hukumomin da suke da alhaki akan wannan su sani. Ashe daman ana zuwa aje inda suke da alaka da nin din mutane su sayarwa mutum. Yanzu dai ga wani ya rubuto tambaya, ka rike lambar sa, ka rike tambayan nan dan wani zai iya zuwa ya ce a'a. Yawwa, a kula. Sannan kuma mutane su bincika wayoyin su gani haka ne, ana dora musu wasu nambobi da ba nasu ba akan nin din su. Wani ma ya ce ai bai zai yi ba a dora maka lambar da ba taka ba akan nin din ka, eh kwarin ko bai zai yi ba. To amma shi daga gindin maganin inda suke ba da nin din, can yake zo a turo masa nins na mutane. Gashi fa shi ya fada da kansa. Allah shawaye, Allah yayi, Allah shirya nam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa wai menene hukuncin yaran da ba sa ganin darajar kannan mahaifinsu?
Kamar suna rena iyayensu ne. Duk wanda ya rena kanin ubansa ya rena ubansa, wanda irena yayan ubansa ya rena ubansa, wanda irena abokin babansa ya rena babansa. Ba wasu da wani bambanci, Allah shi kira, Allah shirya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Take cewa mahaifiyarta ce wai ta matsa mata auren wani dan uwanta, ya taba ma zama dai a gidansu, da ya so ya auri wata yar uwarta auren bai ba. To wai abin da ya faru lokacin suna yan mata, sanda dai take gidan, wai ya taba zuwa da cikin dare ya je zai haura mata. To ya yatta ma tace kake aure shi, saboda ita ma ya taba mata haka, ita ma kuma tace
tazami ne dai,
yana cikin dare yake zuwa musu
fasiki.
To shine mahaifiyarta kuma ta matsa wai ta aure shi shine, amma a da ne abin. To dai yanzu shine ta kuma tace gaskiya ba ta ganin mutuncin shi, shine muke so malam ya ba ta shawara
kar ta aure shi. Kata aure shi, ta yi wa wata bayani cewa za ta aure shi ba. Me dalili mama mutumin nan fasiki ne ga abin da ya mun? Kawai shi kenan, sai ai mata addu'a Allah ya ba ta wani. Kawai la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Mai fi yake bai kamata dora ki je ki aure wani fasikin da ba son sa kike ba, wataƙila ma yana haura wasu matan bayan ki. Kata aure shi, ta rarrashi uwarta ta ce ba ta haƙuri, ki makale ki ce ba na son ta kuma zan aure shi. Shi kenan. Na'am.
Wannan take cewa wai idan mutum yana soyayya da wata, an yi magana aure, sai Allah ya masa rasuwa, ita ma ba a dade ba sai ita ma ta rasu. To shine take tambaya wai a aljanna za a iya hada su, ko kuma dai za a ba shi hurul aini ne?
Allah zai iya hada su idan ya ga dama. Babu dalilin da ba ni sunan shi za a ce ba za su haɗu ba. In shi ya yi aiki ya shiga aljanna, ita ma ta yi aiki ta shiga aljanna, za su yi haɗuwa. Aure kuma Allah zai iya haɗa su, tunda shi dan aljanna ana iya ba shi zaɓi ya zaɓi matar da yake so. Na'am.
Wannan take cewa ta auri mijinta kusan ɗan shekara 46, sun haɗu dai ta hannun ƙaninsa, duk da dai akwai bambancin shekaru. Ta aure shi, ta ce sun zauna a ƙasashe daban-daban, tana kokarin yi masa biyayya amma yana yawan fushi ba tare da bayyana dalili ba, yana kaurace mata, baya ba ta kulawa da soyayya, wata ran lokacin hakorarta yake ma idan yayi fushi. To wannan halin ya jefa ta cikin damuwa da tashin hankali, musamman ganin yadda take kaunarsa amma ita baya nuna kulawa a gare ta. So shine hakan yasa ta tana samun rikicewa ta zuciya, saboda matsin lamba da take samu daga wajen shi, shine take neman shawaran malam akan halin da take ciki mai kamata
ta rage kaunar da ta samu sa din. Ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. وأبغض بغيضك هونما عسى أن يكون حبيبك يومما. حديث حسن. masoyinka ka so shi da dan sauki sauki wata ran zai zama makiyinka, makiyinka ka ki shi da dan sauki sauki wata ran zai zama masoyinka. Ba a daukan soyayya haka a danna wa mutum yana gana miki azaba kuma kina son sa haka, ki rage dan ki samu sauki. Abu na biyu, ba mamaki nafsiya ce ta same shi, ko irin depression ko damuwa, ba mamaki. Ka san rayuwa takan sa mutum ya canja idan mutum ya shiga irin wannan, baya iya sauraron mace gaskiya. Talauci, damuwa a wajen aiki, fargaba, tunanin wata matsala da bai ke nema bai samu ba, ko tunanin mace ba zai yi ba, abinda mata ba sa ganewa kenan. Wanda mata ya kamata ku gane, duk lokacin da kika namiji ya ƙaurace miki, to a ɗan bincika me dalilin ƙaurace. Wataƙila ba ƙinta yake ba, wataƙila ba wai baya son ta ba ne, amma wataƙila akwai damuwa. Don haka a taimake shi, a zauna da shi, a gane me matsalarsa, a ba shi magani ko a ba shi shawara. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka. Kamar take cewa wai me hukuncin tura wa saurayi hoton sallah, ta ce amma ba a saka masa rana ba kuma bai nemi ma izinin iyayenta ba.
To a shari'a dai, wanda ya zo neman ka da aure ya nemi izinin iyayenka, ya halatta ya ganka. Din namijin da ya zo neman mace da aure ya sanar da iyayenta, ya halatta ya ganta, kina ya halatta ya ga hotonta, a zahiri ma ya halatta ya ganta ballanta hotonta. Amma in ya nemi izinin iyaye, idan bai nemi izinin iyaye ba bai halatta ba. Karki tura masa hoto don bai nemi izinin iyaye ba, sai dai in iyayen ne suka san hali miki cewa wani ya zo neman ki ko da bai mana magana ba, ki ba shi dama ya ganki. Muna so mu datse mummunan alaka da ake tsakanin 'yan mata ba tare da izinin iyayensu ba. Amma idan ya nemi izinin iyaye an ba shi dama, ba laifi da ya gani ki ko a zahiri ko a hoto. Wallahu a'lam. Na'am.
Wannan take cewa tana da miji amma kullum tsakaninta da shi babu zaman lafiya, sai cin mutunci da rashin ganin kima. Tace yanzu ya yi aure rabansa da ɗakinta ya kai shekara uku, an yi masa sulhu, abin ya ƙi daidaituwa, shine take neman zaɓin Allah dai. Kuma tace ko kallanta ba ya yi a hakan dai, amma yana ba da kuɗin cefane idan ta yi girki ta zuba wa matarsa, watan wacce aka auro ɗin, yana ci. So shine take neman, take cewa malam idan ta nemi rabuwa da shi a wannan halin ba ta saba Allah ba, saboda sharrin zuciya ta ce
ba ta saba Allah ba, ba ta saba Allah ba. Kai maza maza ta nemi ya sallame ta, maza 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 ke nemi ya sallame ki. In dai abin da kike faɗa haka ne, ai rukunin neman saki sun cancanta, sun cika. Allah ya baki yadda zaki. Na'am.
Wannan take cewa miji ne ya ce wa matarsa Allah ya haɗa kowa da rabansa, kuma dama auren saura igiya ɗaya. Aka ce masa wannan kalmar saki ce, sai ce in dai wannan kalmar ne ya faɗa, Allah ya haɗa kowa da raban, ya faɗa, ya ce in dai wannan kalmar ne, kuma a gaban kowa zai maimaita.
Tsoraci banza.
Shi ne wai suke so su ji a hukuncin auren.
Ba saki ba ne, ba saki, matsoraci ne, ɗan barazana ne wannan. Ba saki ba ne, Allah haɗa kowa da rabansa ba har saki ba ne ba. In ya isa ya ce shi wani wani ya sake ta, kawai ya rena ku ne, ya rena ka riki, yana kaɗa miki hanji, yana ta miki shirme, kawai ba saki ba ne ba. Idan ki ci gaba da zaman aurenki, Allah ya mana afuwa. Na'am.
To shi ne take cewa kuma menene wai hukunce-hukuncen mai idda, abubuwan da mai idda ya
kamata. To auren bai mutu ba, ya zan yi maganar idda, ai auren bai mutu ba.
Wannan yake cewa wai haɗa kafa a sahun sallah dole ne ko ba dole ba ne, nake cewa sannan shi ne dai tambayar.
Daidai da sahu dole ne, amma dai da sahu malaman wasu suka ce ba dole sai haɗa kafa ta taɓa kafar ɗan uwa ba. Annabi cewa a daidaita, za mu iya daidaituwa da kai ko da ba mu haɗu ba. Don haka taɓa kafa da taɓa kafa, idan an yi wannan ya fi kyau. To amma in aka daidaita, gana ka ganawa ba a bar kafa ba, to wannan ya yi daidai. Barin kafa Annabi ya hana, ya ce suddul furaj, suddul khalal, istau, da Annabi ya faɗa a cikin hadisi, ku tattoshe kafa. To amma maganar a zo sahu sai wani ya ɗora tafin kafarsa a jikin naka, a'a, wannan in ka ga dama za ka yi ku yi, amma in ba ku yi ba, kawai kun daidaita yi daidai, kuma ba ku bar wata kafa ba. Dan a rayuwar Annabi ya ce na ga shaidan yana shiga tsakani, wannan ba laifi an fahimci wannan kenan ba dole bane sai an taki kafa da taki kafa ba dole bane abinda aka ce mai a daidaita na'am
shine yake tambaya kuma wai me ya halaccin bin wanda ya samu jami'i mutun ya samu kamar raka'a uku ko biyu yana ramawa sai wasu su zo shi ma su bi shi sallah
ya halatta bin masbuki kenan ya halatta bin masbuki ba laifi bane na'am
wannan take cewa mijin su tana da yaya biyar idan zai bada kudin cefa ne ita sai ya bata 4000 amarya kuma sai a bata 3000 ko dai yana dai bambantawa ita ko ya bata 2000 amarya ya bata 2000 to ita kuma ita ce kudin baya isanta shine wai take sai ta dauki shinkafa rabin kwano haka sai ta siyar da guda
ɗaya na'am
sai ta biya bukatunta shine take tambaya hakan da ake da take ya halatta
to na farko dai idan mutum yana da mata da yaya kowace mata ya bata kasan abincinta sannan kuma kowane yaya a buga lissafin su a basu iya abinda zai ishe su to yayin da wata ake bata abin da baya isanta ta sanar da mai gidanta idan kuma akwai wani abin da za ta iya cikatawa da shi don ya ishe ta din wannan ba laifi kuma da wata Abu Sufyan ta kawo kara wurin annabi inna Abu Sufyan la yu'tini ma yakfini wa yakfi baniya Abu Sufyan baya bani abin da zai ishe ni ishe yana zan iya dauka cikin dukiyarsa bai sani ba annabi ya ce eh ba laifi khudi ka iya dauka cikin dukiyarsa bil ma'ruf da kai idan miji ya bar mace baya ciyar da ita sosai baya bata abin da zai ishe ta in ta dauka cikin dukiyarsa ta yi amfani da shi iya abin da ake bukata ba ta yi laifi wallahi alam na'am
wannan take cewa wai ba laifi mace ta bar wasiya cewa kada mijinta ya ci gadanta idan Allah ya riga idan Allah ya amshi rayuwarta kafin shi saboda wai baya tausayin ta baya kyautata mata da suna tare tana hakuri ne kawai saboda ta zauna saboda yaranta
ai ba ta isa ba abinda Allah ya riga yanka Allah ne ya riga ya raba gado mace ba ta isa canja ba ko ta yi wasiya amma wannan wasiya ce ja'ira ma'ana mummunar wasiya ta zalunci kamar yadda kuma shi ma mijinki duk barnar da kike masa da duk tsiyar da kike masa bai sai wasiya ya ce karki ci gadon sa ba to ke ma ba za ki iya wasiya ki ce zai ci gadon ki ba wallahi alam na'am
wannan yake cewa wai sallah mai raka'a hudu to wai a raka'a biyun farko sai karanta ya Fatiha bi sura ba shine ke tambaya
babu komai da mutum ya zo sallah gaba ɗaya sallar sai karanta Fatiha kadai sallar sa tayi akwai sahabin da yazo gurin manzon Allah yace yake bayanin dangane da abin da yake karantawa yace shi ba wani abin da ba abin da iya banda wannan din kuma annabi ya tabbatar mai da sallar sa kuma Albani yayi bayani a cikin sifar sallar annabi halaccin haka din Allah ya masa afuwa ya mana afuwa na'am
mai tambaya ta karshe yake cewa mahaifinsa ne yana da mata hudu to dai karamar fice fifita dan karshe ma dai kawai ya ce kowa ya rike mahaifiyarsa ya ga ba 'ya'yan kenan to shi kuma kawai sai ya fita neman kuɗi to sai baban ya kira shi ya ce wai ya zo ya taya shi aikin gona mahaifiyar yaron ta ce a kai yadda ya dawo wallahi to shi ne yanzu yake cikin yarasa yadda zai ma babansa zai yi biyayya ko mahaifiyarsa
ya ba wa babansa hakuri ya bi uwarsa tunda baban sa ba shi yace kowa ya je rike mahaifiyarsa ba shikenan sai ya gaya masa shi baba ai kike ce kowa ya rike uwarsa ni kuma na fita nema ne in kula da uwata in nazo ba zai kula da uwata tare da kan girmamawa da mutuntawa idan da dan wani abu na dan kashewa ya dinga dan tura masa kar ya dawo fa ya je ya ci gaba da aikin sa ya kula da uwarsa amma ya rinka dan taimakawa uban ko yaya saboda uban ai shi ya bada damar ai haka wallahu ta'ala a'lamu
to masu sauraro duka anan muka zo karshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba za ku iya kallon wannan shi da yake tsaye yana zuwa ne duk ranar talata za ku iya kallon shi kai tsaye a shafin Dr. Abdullahi Usman gadan daya da ke Facebook da TikTok da Instagram da kuma YouTube muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Nasir Muhammad Taraba akwai Adama Adamiyade sannan muna godiya ga wanda yake editing wannan tambayoyi yake hada su Malam Abdullahi da kuma Malam Hafsat da take hada tambayoyi na cikin group muna godiya sai Malam ya rufe mana da insha Allah
to muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya mana wangwami Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ya kula musu lafiyar su ubangiji Allah ka tsare mu a duk inda muke ka kare mana mutuncin mu ka kare mana darajar mu Allah ka raba mu da aikin da na sani Allah ubangiji ka hada kawo kan mu ka hada kawo kan malaman mu na addinin musulunci kuma marasa lafiya mu Allah ubangiji ke musu adalcin lafiya a cikin asibitoci ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu masu jin kai mu wannan kasar halin da muke ciki na zubar da jini da kashe-kashe da ake tai ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari Allah ka ba shi shugabannin mu tunani da sani ya kamata su yi kokari su sauke nauyin da yake kansu na samar da zaman lafiya a cikin wannan al'umma umma talakawa mabiya Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu da dabi'un mu ya Allah ka ba wannan kasar alƙibla mai kyau Allah ka ba wannan kasar Najeriya alƙibla mai kyau Allah wannan cikin damuwa da muke ciki da damuwa da bakin ciki da bacin rai ubangiji Allah karka jarabe mu da fitina karka jarabe mu da tashin hankali ubangiji Allah karka jarabe mu da zubar da jini wadanda Allah ka jarabe su da wannan Allah ka gyara musu Allah ka sulhunta musu Allah ka samu cika da imani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najina bi rahmatika min alqawmil kafirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته